بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا فاطمة. الحمد لله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ بن أبي حاز المحضري وجفاد فيه بنظرة تأتي لنا في الزفري. Sai a faɗa ga mala’iku cewa ku kora waɗannan da suka zalunci kawunansu da yin shirka da Ubangiji da kuma matayensu su ne, ko kuwa wato ababen tarayyarsu su ne ƙarinan nasu daga cikin shaiɗanu, duka a kora su da abin da suke bauta wa ɗin. Da abin da suke bauta wa kuma bayan Ubangiji, duka a shiryar da su ya zuwa ga tafarkin wutar jahima. Sai Ubangiji ya faɗa ga mala’iku cewa ku tsaye da su a saman siraɗi domin za a yi musu tambayoyi kafin su shige. A tambaye su me yasa ba za ku taimaki junanku ba kamar yadda kuke bada a duniya. A duniya kuna cewa an zo lahira gumakan za su ƙwace ku daga Ubangiji tabaraka wa ta’ala da azabar da ya shirya gare ku. To yaya ba za ku yi haka ɗin yanzu ba? Bari dai su a yau sun sallama wa abin da Ubangiji ya shirya gare su. Sai sashensu da gabata a bisa sashi suna zargin junansu. Su suna cewa ai ku ne ku kasance kuna zuwa mana ta dama da mu da mata hagu da mu kuna yaudaran mu har kuka sauke mu daga kan tafarki. Sai su kuma waɗanda aka bauta wa ɗin daga cikin gumaka su ce da waɗanda suka bauta musu a'a ba mu muka ɓadda ku ba. Na ma can ba ku kasance muminai ba. Ba mu da wani sultani a kanku, ba da ƙarfi muka jawo ku zuwa ga halakawa ko mu muka sauka ji mu da ƙarfin tsiya ba haka kai. Bal kuntum qauman qadin, bar dai na ma can kuma mutane ne ɓatattu watan kuke so. Sai ya zama na abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa na daga azaba ya ƙyanƙyanta gare mu, lallai yau za mu ɗana azabar Ubangiji. Shi ya sa muka ɓadda ku, mu ma ɗin dama mun kasance ɓatattu. Lallai su kafirai sun kasance a wurin alkiyama za su yi tarayya a cikin azabar wuta. Lallai irin haka ne in ji Ubangiji muke aikatawa ga mutane wanda suke ɓarnata. Dama sun kasance idan an ce da su la ilaha illallah sai su dinga girman kai gaban faɗarta. Wannan kalma ita ce mabuɗin musulunci. Ko mutum ya shekara ɗari yana kafirci, kuma duk irin saɓon da ya yi, duk irin abin da ya aikata daga zarar ya furta ta sau ɗaya, shi kenan duk wannan laifukan da ya aikata wa Ubangiji da kuma irin kafircin da ya yi shekaru masu yawa, to duka yanzu ya sara kamar ba a yi ba. Manzala yana cewa sallallahu alaihi wasallam al-islam ya jubbu ma qablahu, shi musulunci yana share duk abin da aka yi gabaninsa. Ba komai mutum ya aikata na tsayawa daidai ba, daga sanda ya kalmar shahada shi kenan kamar bai taɓa yi ba ne, ya zama fresh. Haka kuma shi ma musulmi mumini aka so gare shi ya dinga yawaita da zumtar wannan kalma, ya dinga yawan maimaita ta, domin maimaita ta yana ƙara jaddada imani. Hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa jaddidu imanukum bi qauli la ilaha illallah, ku dinga sabunta imaninku ku ne masa garan bawul ta kan faɗan la ilaha illallah, a dinga maimaita ta lokaci lokaci. Kada zan mutum ya ƙaura cewa kalmar wataƙila sai ranar mutuwa yanzu na neman ta, ita kuma ba za ta zo ba. Amma tun yanzu ka saba da ita, to ran da za ka mutu da kake neman ta ko ba ka gaishe ta ba sai ta zo. Ita wannan kalma ce wato tana lizuntar ma'abotanta ita ma kamar yadda ma'abotanta suke lizuntarta eh akwai amana tsakaninka da mayinta tsakaninka da mayinta in ka samu fadin la ilaha illallah ko dushi a halinka to sai ka ga duk abin da ya taso ma la ilaha illallah zaka bada kamar dai mutum ne ya saba da ashariya ko ya saba da wani abin da yake ba mai kyau da ya ga abu ya zo zaka ji ya danna ashar kaza kaza wannan kaza kaza wannan haka ne sai amma mutum ya zama da kalmar shahada ko da yaushe da ya ga mamaki ko wani hadari ya taso ko saka ji haka la ilaha illallah la ilaha illallah to haka ne ma lokacin da magagin mutuwa zai kwashe shi zai tafi saboda ita saba da ita amma mutum ya saba da abin da yake ba shikenan ba to ko mutuwar ta zo ma ita zai ta maimaitawa kuma in ba isa ba shikenan cika haka Allah ya kiyaye shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mai ne babu labari daga annabi Musa mace tabbata gare shi sai annabi Musa ya nemi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi wata kalma ko wani aiki wanda zai zama yake bance shi da shi shi kadai ya san shi ko shi kadai yake a cikin al'umma yana sai wa Allah wata bajinta zama shi kadai yake yanta sai ubangiji ya ce da shi Musa qul la ilaha illallah shi la ilaha illallah sai ya ubangiji innama aratu shay'an takhusuni bihi ni da na fi so ka bani wani abu ne kawai wanda zai zama wato ka keɓance ni da shi ka bani wani abu da zai zama ka keɓance ni da shi da na fi so ka bani wani abu da zai zama ni ne kurum ka keɓance ni to sai ubangiji ya ce da shi Musa kaga wannan kalma ta la ilaha illallah da a ce sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su da kursiyu da al'arsh gabaki daya da aljanna da wuta duk waɗannan malaku sunan ubangiji da za a dora su akan mizani ma'auni daya tafi daya a dauko kalmar la ilaha illallah guda daya dora daya tafin la rajah bihin la ilaha illallah wannan kalmar la ilaha illallah guda daya sai ta rinja duk waɗannan abubuwan baki din su saboda haka ba mu ban da sama da ita ka fade ta kawai haka annabi Musa sai da wannan kalma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana kurun sai aka neme shi aka rasa kamar annabi ya bata hankalin sahabbai tashi awuni matan sa wasan ina ya tafi ba cikin sahabbai duk wanda ka tambaya ba wanda sai na manzo Allah yake sallama da kowa ba kullu ba gari aka wuni ne manzo Allah har da kai sahabbai sun sa takalman su an shiga daji am fara nema dan ba a san me ya faru ana ta yawo ana ta yawo can Allah ya taimaki Abu Hurairah shi ya fara ganin shi ya fara ganin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta da Abu Hurairah ai Allah sai Abu Hurairah me kike nema nan haka sai Rasulullah ya kike nema sai ni kuma sai ta zafa ake ne a ba san da kashe ku kowa aka tambaya ba wanda yafi ina kaje to mun tsoron kan wani abu zai faru da haka duk mun ba zama da duk sahabbai ma kowa ya fita neman ka aiki sai ce to haka ne kaga takalma nan Abu Hurairah yake dauki sheda ce a wurin ka dan duk wanda ya ga wannan takalma ya san ka gani to tafi da su a hannunka ni ban gama aiki na ba zan dawo tafi da su tuku duk wanda ka gamu da shi matukar yana cewa la ilaha illallah ke kamata bishara da shiga aljanna sai na abu nana ita kama ma'aikin Allah ya jiya yana tafiya na tafiya ya gamu da wannan gamu da sai gamu da sai na uwa da wasu gungun sahabbai an taho yan nema ne da yan cikin yan nema ne ana ta nema sai gamu da sai na uwa ita Abu Hurairah ne me ta kama annabi a gurin hannunka sai ce ai da gurin hannunki ka gan shi ne ce na gan shi har ma ya ce duk wanda na gamu da shi yana yin la ilaha illallah masa bishara da shiga aljanna yana Umar ya dinkula hannu kurin ya kutuba Abu Hurairah sai ga sha kafa eh a ai shi ka san ta ka tsatsa da su sai yawa sai na Umar ji abun roman yayi yawa duk wanda kaga wani shi ne yana la ilaha kace da aljanna kace na masa aljanna ai yana dinkula hannu kurin ya kutuba sai na Abu Hurairah sai ga sha kafa ya zama kin buri yace Umar ya rasa haka yace kuma zan kara ma da duka muka shiruwa ka kuma faɗa wannan magana zan rauna sakan zanna yanzu kace shikenan da mutum ya faɗa kamar Allah dan aljanna ne ai duk mutane su yana aiki kowa ya koma ya zauna shikenan mai aiki mai zai da ka faɗa kamar Allah ilaha illallah ko da aljanna ne kace mai zai aiki kuma sai na buru da sa kuka ko ne tashi kuma Qur'an ne ya koma ya je sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya gaishe na kuka ce Abu Hurairah lafiya sai sa mai kake kuka yace kaji abin da Umar ya mu saboda na faɗa abin da ka gaya mu Umar ya doke ni har gashi na faɗi ƙasa har na ji zafi na kuka sai ce kuma haka take ko da Umar bai so ba sai ce amma abin da yake shine wayan an faɗa mutane za su shanta ke ba za su yi aiki ba ce kuma haka ne na haka bata ka a faɗa yake haka yake a sayi na Mu'azu bin Jabal yace da shi Mu'azu yace labbaika rasulullah yace ka ce ya Mu'azu yace labbaika sadiq yace ka ce ya sai da gina su uku ya amsa sai ce duk wanda ka gamu da shi yana faɗan la ilaha illallah ta masa bishara dan aljanna da shi sai ce ya rasulullahi in naja musu wannan za su shanta ke yace eh to kuma haka ne to ka kamala dan ka ashanta ci ba su ce yi in kenan amma dai kaga ba an canza wani fa hayyo suna nan duk wanda yake madakar mallaka ko na aljanna amma dai ka a fada ashanta ke ci to bata ba sai ka fada ba amma mu'azzu da yazo rasuwa kuma sai ya fada saboda gudun kai ya koyi ilimi kai shiga cikin masu koyi ilimi kuma sai ya ga mutane ci to ga fa abin da annabi ya ga mun wata ran amma saboda ka ashanta ci na bada shawara annabi ya ce yayi da ba sai an fada ba na ka yanzu ku ji annabi ne ya ga mun wannan magana dan ka ummu su da ita zaka sai ya fada a lokacin yadda za ta tabbata gare shi zaka wannan kalma tana da girma kwarai ya kamata a kula kuma ai ka ji kafirai da ita suke girman kai daga an za an ci da sula ilaha illallah sai suka mu girman kai ba su so su faɗi ta
ويقولون أئنا لتارك آلهتنا بشاعر مجنون.
سيسدن قفا تاسو كافري سنا تشوا يازو سي مبارك سي مبارك الله لوم واتو كما كا سبو دا مبيه وانا مواتي كما وانا ديكي ما مي كاين كا وسنا دفو ما ايكي صلى الله عليه وسلم
بل جاء بالهدي وتتبع المرسلين
برلي ما ايكي صلى الله عليه وسلم وما مواتي ني با كما مي شعب با موسيني اسكن كان سبا barda ya zo da gaskiya ne sannan kuma ya gaskata manzannin da suka shude gabaninsa lallai ku kafirai wallahi masu tsantsanar azaba ne wanda suke abin sun yawar rari ba za a sakanta muku da kowane irin sakamako ba sai dai abin da kuka sanje kuna aikatawa kadai sai dai bayin Allah wanda suke ubangiji ya tsame su su ne muminai wanda yake ya tsarkake su dan kansa su waɗanta nan ka aljanna za ta tabbata gare su shine arziki wanda yake sananne safa da yamma za a dinga kewayawa da shi gare su suna ci daga abin da suke so shine wato ƴaƴan marmari da za a azurta su da shi a aljanna na daga tsarrai suna ababen girma bawa a cikin aljanna da ladan ubangiji za su tabbata cikin aljanna wata kima bociyar ni'ima suna kan gadaje wanda suke suna fuskantar juna a kashin gidi za a dinga cewayewa gare su za a dinga cewayawa tsakankaninsu da kofuna na abin sha wanda yake wato kamar da jidaniyar ruwa yake bulbula shine giya wanda ba ta jiyar da hankali abin sha ne fara wanda yake faransa kamar nono mai zaki ne kuma ga mai sha lallai a cikin wannan giya babu abin da yake rikita hankali sannan ba za su zamo wato sun yi maye daga shanta ba sannan kuma za a ba su 'yan mata waɗanda suke masu gajeren gani masu gajeran gani ma'ana ba su taɓa ganin wani namiji ba sai su kowace ba taɓa ganin wani namiji ba in ban namijinta shi kaɗai ta sani ba ta san wani namiji ba kafin shi to shine za a ba su ɗan mata wanda suke ba su kallon kowa sai mazajensu su ne ɗan matan hurin ɗini yadda suke a wajen kamanninsu to kai ka ce wato ƙwanjimina ne wanda yake ba a riga an ɓare shi a sha iskar duniya ba tana zai ne tar sai 'yan aljanna su gabaci da junansu suna ta tambayar juna abinda ya kasance ya shuɗe da su a duniya sai wani daga cikin 'yan aljanna ya ce ai ku a duniya ina da wani aboki wanda yake na musun tashin alƙiyama har yana faɗa yana cewa yanzu kai za ka tabbata ga cikin masu gaskata cewa za a tashi alƙiyama yana tambaya ta yanzu a ce idan mun mutu kuma muka zama turɓaya muka zama ƙasusuwa kuma sai a sake cewa za a sake ta da mu wai don a yi mana hisabi to shi kenan sai shi wannan mai ba da labarin abokinsa ya ce ba za ku duba ba mu gani ko za mu gano shi ku zo mu leƙa cikin wata magani me yake ciki ne shi yanzu sai su ce mu ba za mu leƙa ba amma shi sai je ya leƙa in ya leƙa cikin wuta fara iya mu fi sawa'in da shi sai ya hango wannan abokinansa a tsakiyar wuta sai ya faɗa gare shi domin ƙurstawa gare shi yana cewa da Allah nake rantsuwa ka ku saka halaka an da na biye maka wallahi ba dan neman ubangiji na da yayin mun ta imani ba da na tabbata daga cikin wanda za su halacci wuta tare da kai sai an aljanna samai junan su wai haka za mu dawo a cikin wannan ni'ima ba za mu mutu ba sai dai mutuwar da muka yi tun farko daga duniya muka iso lahira mu ba za mu zama ababen azabtarwa ba har abada wallahi wannan shine abin da yake wato rabauta wadda take mai girma don haka duk masu aiki su aiki saboda irin wannan ranar da za ta zo ita ce wurin alkiyama da irin wannan abu da zai kasance tsakanin yan aljanna da yan wuta yanzu wannan ita ce aljanna wadda muka ambata gare ku ita ce mafi alheri masauki a lahira ko kuwa wato shajaratul zaqumi wato bishiyar zaqum ita ce tafi wato kyakkyawan masauki wannan yafi aljanna nan da muka faɗa mai ni'ima ko kuma bishiyar zaqum wanda a cikin wuta za ta tsoho ita wannan wato bishiyar zaqum ubangiji ya bada labarin a cikin wuta za ta fito ikon Allah wutan nan dai duwar wutsu da mutane da duk abin da aka sa a ciki narkewa yake konewa yake ya zama kurmus amma kuma saboda hikima yanta ubangiji sai ga wata bishiya kuma itace ma wanda zama shi asali makamashin wuta ne shi kuma a tsakiyar wuta zai tsoho wai dan Allah ya nuna maka gwaninta sa da cewa fa wanda bai iya ba yadda kake ganin manyan duwatsu masu tauri da karafa da komai menene mai wahala ko mai tauri za a saka a wuta ya kone to ga kuma bishiya ta tsoro a wuta ba ta kone ba da wannan kuma shi zama ba suna ga azzalamai kamar da ubangiji ya faɗa lallai ita wannan bishiyar zaqum mun sanya ta dama don fitina ma'ana don ta zama halaka ga azzalamai su ne kafiran maka mun san ba za su gamsu ko su gaskata cewa akwai wata bishiya da za ta iya tsirowa a cikin wuta ba ta kone ba abinda kuma suka dinga yi din kenan shine Abu Jahil ya dinga izgili ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana gaya mutanen yana cewa wai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana muku alƙawari da wata wuta a lahira wadda za ta cinye duwatsu ta cinye wato dukkanin abin da aka zuba a cikinta amma kuma a hakan yana gaya muku akwai bishiya da za ta tsiro a cikin wuta saboda haka zai dinga izgili a rage yana gaya wata kuyangarsa ya ce in baki sun zo in kika jina ce ki kawo min zaqum in kin jina ce ki kawo zaqum to dabino za ki kawo mai laushi da zuma da darba su za ki kawo sune zaqum wai izgili ga abinda ma insha Allah fara ba ya ce mana mun jira ira akwai wata bishiya zaqum to mu anan zamu fara cin zaqum din mu eh saboda haka sai zo sai ya bari baki sun zo gidansa ko kuma ana wani taro sai ya kira ta in ta ansa ya ce a ci ni bi zaqumi ki zo min da zaqum ina ni sai kawo min zaqum ina sai a kawo masa wannan idan ga dangwala yana ci yana dariya yana kyakkyatawa wai yana izgili kenan ubangiji ya ce bari za mu kama shi lallai wannan bishiya ce wadda za ta tsiro a cikin asalin wutar jahima hudar ita wannan bishiya girman ta kai ka ce wato kawunan shaidanu shine irin manya-manyan halittu wanda suke ba masu kyan gani ba ubangiji ya ba da misali da wannan ne saboda a fargita kawai a ji tsoro lallai cewa su kafirai za su dinga ci ne daga wannan bishiya ta zaqumu kuma za su cika cikunan su da ita duk da tsananin bacinta da rashin dadinta amma saboda tsananin yunwa da suke ciki yan wuta ka za su dinga yaga suna ci daga cikin wannan bishiya sannan cewa wato abin cuɗanyawa na ruwan zafi ya tabbata gare su mai wari a cikin wuta wanda in sun nemi ruwan sha shi za a ba su sannan cewa makomarsu ta tabbata ne a cikin wutar jahima lallai su kafirin nan sun samu iyayensu dama ɓatattu ne sai suka zama kuma suna gauzawa a cikin bindiga da gansu haƙiƙa mafiya yawa daga cikin mutanen farko wayanda suka shude gabanin ga ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama su ma sun bace gabanin abinda manzanni suka zo da shi haƙiƙa mun aika mutane wayanda suke masu gargadi a cikin su kai duba ka gani ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ya ƙarshen wayannan da aka yi wa gargadi suka gujire ya kasance ai ma'ana ƙarshen nasu shine an yi masa azaba illa ibadallahi almukhlasina sai dai bayan Allah wayanda suke masu tsantsance ibada ga Allah su ne mu'minai haƙiƙa annabi Nuhu mun ci gaba da gare shi ya kira mu yace rabbi inni maghlubun fantasir saboda haka mu ne ma jallan masu ansa mai kira in ya kira mu annabi Nuhu ya yi kira kuma mun amsa masa sai muka tsayarar da shi da shi da mutanensa daga wannan bala'i mai girma shi ne ya nutsewa a cikin ruwa sai muka sanya zuri'arsa kuma su ne waɗanda suka wanzu ji Ubangiji kamar da makaranta a baya cewa a hikima irin ta Allah a duk mutanen da annabi Nuhu ya ɗiba ya zo a cikin jirgin nan bayan an gama tsufa na ruwa ya ƙare jirgi ya tsaya an sauka to sai Ubangiji ya kulle mahaifar kowa daga cikinsu ba wanda ya kuma haihuwa iya waɗannan mutanen daga cikin jirgin annabi Nuhu haka suka mutu ba su da magada kowanne ya mutu shikenan ba wanda ya kuma haihuwa a cikinsu sai ɗayansa guda uku Hamu da Samu da Yafisu ɗayan annabi Nuhu su suka ci gaba da yaɗa zuri'a bayansa su kaɗai ne Allah ya bari suka ci gaba da haihuwa da haka duk zuri'ar da ake gani yanzu to jikokin annabi Nuhu ne ko da yake jikokin annabi Adamu ne amma dai jikokin annabi Nuhu ne shi yasa ake ce masa Adamu as-sani Adamu na biyu ko a ce masa Abul Bashir as-sani shi annabi Nuhu Ubangiji ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqina sai muka sani zuri'ar annabi Nuhu a mace tabbata gare shi suka zama su ne wanda suka wanzu a ban ƙasa sauran kuma duk sun halaka lallai mun wanzu da kyakkyawan ambato da kuma yabo mai kyau ga annabi Nuhu a mace tabbata gare shi a cikin mutanen da suka biyo bayan sa daga al'ummatai da kuma annabawa har zuwa tashin alkiyama gaisuwa ta tabbata a duka annabi Nuhu a mace tabbata gare shi a cikin talikai wannan take da Ubangiji ya buga salamun ala nuhi fil alamina to ya keɓanci ulul azmi min rasul da shine kawai za mu ji duk wanda Allah zai faɗa yanzu a cikin annabawa duk wanda yake na cikin ulul azmi min rasuli su biyar ne ulul azmi din wa idha sunna min nabiyina bi saqahum wa minka annabi muhammad kenan wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryama wannan biyar din sune ulul azmi duk wanda Allah ya faɗa a cikin su ƙarshen kissa sai ka ji ya ce salamun alawani kamar tambarin su ne ko kuma kirarin su ne amma sauran annabawan da aka ambata da ba sa cikin biyar din nan to su ba za ka ji an kammala kissa su da cewa salamun ba lallai kamar irin haka dai muke sa hakan ta wanda suka kyauta ta aiki lallai annabi Nuhu a mutu tabbata gare shi ya tabbata daga cikin bayin mu mu'minai sannan muka nutsar da ragowar kafiran mutanensa wayanda ba su ba da gaskiya da Ubangiji ba a cikin ruwa lallai daga cikin wanda suka biyo bayansa a cikin asalin addini akwai annabi Ibrahimu amince tabbata gare shi ko da yake dai zamanin yana da tsawo tsakaninsu kimanin shekara 2640 tsakanin annabi Nuhu da annabi Ibrahim amma Ubangiji ya ce yana cikin mabiyansa shi annabi Ibrahim ne yayin da annabi Ibrahim a mace tabbata gare shi ya zo Ubangijinsa da zuciya wa jike kubutacciya ga barin shirka da kuma kokwanto ka ambata ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi Ibrahim a mace tabbata gare shi yake faɗa ga babansa yana mai kuristawa gare shi wai menene wannan abu da kuke bauta wa ne na gumaka yanzu kirkira ta alloli wato gumaka su za ku dinga bauta wa kuma bayan Ubangiji to kenan menene tsammanin ku ga Ubangijin talikai inda kuka bauta wa waninsa sai annabi Ibrahim a mace tabbata gare shi ya yi duba guda ɗaya a cikin taurari lokacin da aka kira shi zuwa ga bauta cewa za a fita idi akwai idi da suke zuwa duk shekara a inda gumakan su suke manyan gumakan da aka tara to sai a je a yi idi a can babban bauta ce ta rana guda yake a shekara to sanda za a tafi wannan Annabi Ibrahim mun ji tabbata gare shi baya son yaje kuma daba'an ba zai je ba annabi Allah ba zai bauta gunki ba to kuma baya so ya ga musu abin da yasa ba za shi ba na ka sai daga kai kan taurari kawai sai ce ni zan yi rashin lafiya amma na ga zan yi rashin lafiya mutanen sa mutane ne masu ilimin taurari dama da sun kalli taurari suna iya gane hukunci a cikin su ko abin da zai faru gobe ko za a yi ruwa ko ba za a yi ba ko za a yi iska ko ba za a yi ba ko za a halaka ko za a yi rayu ko za a yi kaza ko za a yi haihuwa in mutum ya daga kai kalli taurari zai ga maka sun san duk wannan haka Annabi Ibrahim ya daga kai kalli taurari sai ce in ni sake ban da lafiya ko zan yi rashin lafiya dan haka ba zan tafi ba kar rashin lafiya ta kwantar da ni a can to wannan ya daga cikin kazibat wanda mahaifi faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi Ibrahim su zai faɗa a filin alkiyama in an ji an nemi ceto lokacin da za a zo a filin alkiyama za a dinga bibiyar annabawa kowane ana neman ya ceto to kowane akwai uzurin da zai bayar wanda zai sa ba zai je gaban Allah ya nemi ceto ba Annabi Ibrahim zai faɗa wasu ƙararrai guda uku ya ce wa'annan su suka tare ni ba zan iya gaban Allah ba saboda na ce an tambaye ni matata kamar da sarkin azzalimi ya tambaye ni wannan fa na ce 'yan uwata ce da na ce matata ce kwace ta zuwa amma sai da ce 'yan uwata ce to kuma kamar da mun yi sharhin wannan magana a baya cewa maganar babu ƙarya a cikinta domin abin da ya faɗa ɗin haka yake dama 'yar uwarsa ce ta jini auren zumunci ne kuma banda haka ɗin ma 'yar uwarsa ce a cikin addini don haka abin da yake nufi kenan sai kuma na biyu shine wannan cewa ya duba taurari ya ce in ni saki zan rashin lafiya ba kuma rashin lafiya ya gano a ciki ba amma ya faɗa ne don su kyale shi kan ya ji to shi ma wannan ɗin babu ƙarya a cikinta domin ko mai rashin lafiya yau ba ko gobe zai yi wata ji ba ko gata kwacit ba cewa yanzu zama da lafiya ba sai zan yi rashin lafiya wannan babu ƙarya ba shi zai rashin lafiya ɗaba don duk wanda akwai rai a jikinsa to ana sa ran zai rashin lafiya sannan kuma ta ukun ita ce ta gaba cewa ya sassara gumaka aka tambaye shi waye ya ce babban su ne babban allolin ne fassara su ya fassara su saboda yana jin kishi ana bauta wa ƙananan alloli bayan da shi shine babba wannan ma ba ƙarya a ciki saboda ya ce babban alloli ba gunki yake nufi ba Allah yake nufi babban su ne babban allan ne ya sassara su ba kuma wani aiki wanda ba Allah ne yake yin sa Allahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halicce ku ya halicce wanda kuke aikatawa dan haka wannan ma babu sarefa a cikinta amma sai da haka dai ma'aikin Allah ya faɗa ta a filin alkiyama da waɗannan Annabi Ibrahim zai kafa hujja ba zai je neman ceto gaban Allah ba sai Annabi Ibrahim ya ce lalle zan yi rashin lafiya to shikenan sai suka juya gaburansa suka bada baya suka tafi zuwa ga wajen bautar ta wasu sai Annabi Ibrahim amince tafi da gare shi ya karkata zuwa ga waɗannan gumaka nasu yayi magana da su ga abinci an ajiye a gaban ku me yasa ba za ku ci ba yana faɗa ne dan izgile gare su domin ya san da ba za su ci dan ba wai menene ma yasa ba ku magana ne ku waɗannan gumaka to yayi ta magana dai ba wanda ya amsa masa a cikin su dan dama ba mu iya amsawa dan haka kurin su ya dauki gatari darban bilene ne ya dinga saran su da hannun damansa an faɗa hannun dama saboda cewa ƙarfi a nan yake duk mutum zai aiki mafi yawa ƙarfinsa yana dama ne in dai ba ɗan kaɗan da Allah ya ware ba wanda ake cewa ba hagu wannan shi kuma za a ga shazi ne kamar ratsewa ne a cikin halitta to sai suka gabato zuwa ga Annabi Ibrahim amince tabbata gare shi suna sauri a cikin tafiya bayan sun samu labarin an sassara musu allolinsu da yanzu aka zo a tambayar sa dan me kaje kai wannan abu sai ce ah yanzu ku ba dinga bautawa abin da kuke sassakawa da hannunku ai ubangiji shine ya halicce ku da kuma abin da kuke aikatawa sai suka ce a gina masa wani gini wanda yake mai girma rami babba a hura wuta a ciki sai wutar ta kama da kyau sai a jefa cikin wuta a ƙone ya ƙone a cikin shine sakamakon sa sai suka nufi makirci ga Annabi Ibrahim amince tabbata gare shi cewa za su halakar da shi a cikin wuta sai muka sanya su su ne waɗanda aka rinjaya Annabi Ibrahim kuma shine yayi nasara shine cewa wutar da aka jefa shi a ciki sai ubangiji ya mata wahayi cewa kullu ya naru kuni bardan wa salamu ala ibrahima muka ce ce wuta ki zama sanyi kuma mai aminci ga annabi ibrahim kake cutar da shi da ga shi a cikin wuta ana kallon sa amma baya konewa kuma bayan da annabi ibrahim aminci ta fada gare shi ya kubuta daga waɗannan mutane da makircin su sai ya faɗa cewa lallai ni zan yi hijira ya zuwa ga ubangiji in bar wannan ƙasa ta kafirci ubangiji zai shirye da ni inda ya umarce ni in je shine ya tafi zuwa ƙasar sham baitul maqdis ya ubangiji ka bani ɗa daga cikin mutanen kirki na gari sai muke wa annabi ibrahim amince tabba da gare shi bishara da wani yaro wanda yake mai haƙuri shine annabi isma'ila amince tabba da gare shi yayin da ya isa zai iya yin tafiya tare da shi kuma ya taimake shi cikin ayyuka shi annabi isma'ilu bayan an haife shi an ce lokacin ya kai shekara 13 ne an ce a shekara 17 ma yana iya bin sa wato koko shekara 7 ko shekara 13 yana iya bin sa yana iya kama masa yana cikin ayyuka ta wannan lokaci kuma sai mafarki ubangiji ya ce ya yanka dan nasu to shikenan da ya tashi sai ya ga masa ya bunai inni arifil manami anni azbahuka ya kai dana nayi mafarki a cikin mafarkin naga cewa ina yanka ka shi kuma mafarkin annabawa wahayi ne gare su ubangiji ya umarce ni yanka ka amma ya ka gani yayi kamata ayi sai ce ya baba na ka aikata abin da aka umarce ka da aikatawa za ka same ni in Allah ya so daga cikin masu haƙuri ya sanya kansa a cikin jumlar masu haƙuri Maiki sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi isma'ilu Allah ya taimake shi ya yi haƙuri saboda albarkar jami'i da ya sa kansa a cikin jumlar masu haƙuri za ka same ni cikin masu haƙuri amma shi annabi Musa mutum tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam za su tafiya tare da Hidiru alaihi salam cewa ya satajirni insha Allah sabiran wala asiraka amra in Allah ya da zaka same ni mai haƙuri bai sa kansa cikin jami'i ba sai waro sai wa zaka same ni mai haƙuri sai ya gaza yin haƙurin kuma bai iya yi ba duk abin da ake sai ce ya zai haka ce ba na fi dawa ba zaka iya wuce ya haƙuri ba zan ƙarawa kuma sai kuma ƙarawa saboda ya waro kansa ne dan haka duk kullum mutum ya yi ƙoƙarin sa kansa cikin mutanen kirki to sai Allah ya taimake shi albarkar haɗuwa da jama'a to sai ya miƙe akan kirki an kace zaka ware kai kaɗai zaka dinga abubuwa to sai haɗari ya same ka yayin da suka miƙa wuya ga umarnin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi ɗan da kuma uban shi uban ya yi da yanka ɗan ɗan ma ya yi da yanka shi don haka sun miƙa umarni sun miƙa wato lamarinsu ga Allah sun sallama Ubangiji ga umarnin da ya musu kuma annabi Ibrahim ya kama wannan ɗana sai kwanciyar da shi akan ɓangaren da fara hannun dama akan wani dutse domin ya yanka shi kamar da Ubangiji ya ce irin yadda ake yanka kwantar da rago a tsagen jikinsa don a yanka shi. To da ya ta ƙoƙarin yankan yankan sun yi wa Ubangiji ya yi wa wukar wahayi ita kuma kar ta aikata kamar yadda ya taɓa yi wa wuta wahayi kar ta ƙona Ibrahim yau kuma sai ya gaya wukar kar ta yanka Isma'il ya dinga dirza masa wuka a kafa a wuya ya dinga yanka ta yanka har shi annabi Isma'il shi yake ba shi ma dabaru yadda za a yi da kansa ce baba in ka tashi kar ka daure min hannayena ai daure min hannayena kan yi wutsuru wutsurin bata kar jini kuma sannan karba fuska ta kakkyawu na ko kuma soyayya da ta motsa an ka kalli fuska ta ka fasa yankawa eh ka rufe fuska ta ka daure hannayena kurin ka zartar kuma ka wasa wuka ta kyau saboda kar ka zo yankawa ma kai tsaya wani shawarwari da ka daura kuna a gama aiki duk kuma aka yi haka da su sun miƙa wuya da gaske zuciyarsu da sa yadda Allah ya ce ai haka za a yi kawai yana kwantar da shi kuma ya dinga yanka ta yanka sai ce da shi to da me zai hana ka sa tsinin wukar ka soka a makogoro na ta fi shiga tunda abin ya ki yankawa ya haka din ba ta ki annabi Ibrahim zai fushi da wukar sai ta magana Allah ya saka mata baki sai ta ce to na rasa umarnin wanda kake so yi kai kana umarta ta in yanka da shi kuma ubangiji ne mun wahayi kar in yanka shi to daga nan sai san abin daga Allah ne to shi kenan sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim kansa da kitar ruwa wana jina a kakanta wana jina sai muka yi masa wahayi muka ce ya Ibrahimu hakika ka gaskata wannan mafarki da kuma wahayi da muke gare ka da amma dai irin haka ne muke sakantawa masu kyakkyawan aiki lalle wannan abu da aka umarci annabi Ibrahim da shi ne daga yanka ɗansa wallahi shi ne jarraba wanda suke mabayyaniya sai muka fanshi annabi Ibrahim da wani rago wanda yake mai girma an ce ragon na aljanna ne kuma an ce shi ne wanda sai na Habilu ɗan annabi Adamu amince tabbata gare shi ya yi ƙurbani da shi wanda aka karɓa ba a karɓi na ƙabila ba ɗinnan kuma ragon girmansa ya fi kamar giwa ba irin rago ne da muka saba gani a nan ba shi sa Allah ya ce bidin azimin ne. Mun wanzar da kyakkyawan ambato ga annabi Ibrahim amince tabbata gare shi a cikin mutanen ƙarshe wanda za su biyo bayansa. Gaisuwa su tabbata ga annabi Ibrahim amince tabbata gare shi. Irin haka dai muke sakantawa masu kyakkyawan aiki. Lallai annabi Ibrahim ya tabbata ga cikin bayi mu muminai. Mun yi masa bishara cewa zai haifi ɗa sunansa annabi Ishaqa amince tabbata gare shi. Annabi ne daga cikin mutanen kirki na gari wannan ma ya isa nuna hujja da dalili akan bacin da wanda su Yahudawa suke yi wasu suna cewa annabi Isma'il su haɗa mace da mutane gare shi shine zabihu ba Isma'il ba eh wai ba Isma'il ne zabihullahi ba ba shi aka yi rinƙurin za a yanka ba Ishaqa ne to ashe in ka kalli ayar da yadda su yakin yazo sai da aka gama bada labarin yankan kwata-kwata sannan ma aka yi masa bisharar zai haifi da Ishaqa bayan an gama ma labarin yankan sannan ne wa bashar nahu bi ishaqa sannan muka yi masa bishara zai haifi ɗa sunansa ishaqa ashe sanda aka abin ba a haife shi ba shi dan haka dai hakikatan annabi isma'il shi ne wannan matsayi na zabihun lahi lallai mun yi albarka gare shi ko mun yi albarka ga ɗan nasa ishaqa daga cikin zuri'arsu su su biyun nan annabi Ibrahim da kuma annabi Ishaqa akwai wanda yake mai kyautata aiki wato muminai sannan akwai wanda suka zalunci kawunansu su ne kafirai haƙiƙa mun yi baiwa a bisa annabi Musa da annabi Harunu mun tsayarar da su biyun nan da kuma mutanensu banu Isra'ila daga wannan bakin ciki mai girma shine abinda Fir'auna ya dinga yi na bautar da mutane mun ba su rinjaye a bisa kibdawa mutanen Fir'auna sai suka zama su ne masu rinjaye a bisa su sannan muka ba su littafi wanda yake mai bayyana gaskiya shine At-Tawrat mun shirya da annabi Musa da annabi Harunu zuwa ga tafarki madaidaici lallai mun wanzar da kyakkyawan ambato ga annabi Ibrahim da kuma annabi Musa da kuma ɗan'uwansa annabi Harunu gaisuwa ta tabbata da gare mun ji Ubangiji a bisa annabi Musa da kuma annabi Haruna lallai irin haka ne muke sakantawa wanda suke masu kyautata aiki lallai su biyun nan wato annabi Musa da kuma annabi Haruna su ma suna daga cikin bayinmu wanda suke muminai lallai annabi Ilyas an mace tabbata gare shi shi ma ya tabbata daga cikin waɗanda suke ma'aika daga gare mu yayin da ya faɗa ga mutanensa su ne mutanen garin Ba'ala Bakka cewa yanzu ba za ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba yanzu kuwa dinga bauta wa gunki sunansa Ba'alu ku kyale mafi kyawun wanda ya halitta shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ba ku bauta masa ba Ubangiji fa Allah shi ne Ubangijinku kuma shi ne Ubangijin iyayenku wanda suka shuɗe sai suka sarrafantar da shi annabi wato annabi Ilyas dan amince tabbata gare shi sai suka zama daga cikin waɗanda aka halarta zuwa wuta Allah ya halakar da su kuma azaba wuta ya tabbata gare su ya yi musu gargaɗi wato matar sarkin ce ta ga wata gona shi sarkin azzali ne sarkin garin ba Allah baka wanda yake inda aka aiki annabi Isa kenan to sarki ne azzali ne kuma yana da mata makwadaiciya sai ta ga gona lambu ne mai kyau na wani mutum shi kuma mutumin nan mu'mini ne ma yana cikin mutanen annabi Isma'a annabi Iyasu kai to sai ta ji tana son wannan gona ta mallake ta kuma yadda za su dabara ko ya sayo mata ko na abu zai ba to sai ta shirya masa makirci shi kuma sarkin a ka'idar sa duwanda aka zo aka ce ya zage shi hujja an tabbata akan sa ya zage shi ta kisa ne kawai in dai ka zage sarki sai kisa eh ai ka kawo rai sai aka shiga to saboda haka sai ta zo ta shirya ta samu shaidu mutum uku na ƙarya ta ba su kuɗaɗe za su yi shaida akan wannan mutumin za ta gaya sarki ya zage sarki su kuma sun su tabbata an yi zagin nan shine abin da aka so su shikenan ta samu sarki ta ce ai wannan mutum kaza 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 eh ya zage ka yana zagin ka a gani ina shaidu aka ja ka kira shaidu suka zo fada kuma ne aka tasa sai ya bada shaida irin yadda ta ce cewa eh lalle an yi zagi yana zagin kanki gurin duk shaida ta tabbata sai aka kashe shi annabi Iliyas ya zo ya gaya musu cewa kuskure ne abin da suke yi ba daidai ba ne sun zalunci mutumin nan ba haka ba ne ba saurare shi ba ya zaka kashe wannan mutum annabi Iliyas ne musu wa'azi yana gaya musu ba daidai ba ne shi ma suka yi za su kashe shi sai gudu da ya gudu Allah ya tsare shi ya tsira sai ya je shi ga wani kogon dutse sai da kwan bakwai a nan daga nan sai ubangiji ya masa wahayi cewa ya fita ya tsira da sanan za su kama shi sun gano inda yake kuma ga ya masa cewa zai tada wani doki na wuta na zamun sa wuta siddin sa wuta komai na sa kawai wuta ne dokin kuma doki to ya hau dokin zai gaba da shi shikenan ya ruga da gudu yana tafiya na tafiya suna bin sa har ya ga wannan dokin ko yana ganin sai tsalle hai bayan dokin doki kawai fuzge shi shikenan suka jiya da shi da tsaya ba har yanzu nan Allah kadai sai da shi shi dai ba wanda ya rauta ya rasu na mun faɗa ko a wancan darasi cewa ma'aikin Allah ya haɗu da shi ko a zai ga shi ya kyakkyan da aka ina tsammana ta buka sun hau kawai wani sahabi ya ga mutum zangare ne a gaban sa ya ce ina annabi Muhammad ka ce na neman su ya zo suka zauna suka tahira sai da suka gama maza Allah ya gaya musu dan uwana ne annabi Iliyas da ma shi na annabi rasuwa kuma har yanzu nan duk shekara sai sun haɗu shi da Hidiru a taron aikin haji duk shekara da su ake aikin haji za su zo su haɗu su yi aikin haji tare da Hidiru na annabi Musa ɗin shi ma ko shi aka yi rasuwa ɗaya daga cikinsu ne zai wa ɗaya aski wannan ya wannan aski wannan ya wannan aski sun gama aikin haji sai kuma sarrafa sai baɗi eh wannan dai shine abin da to saboda haka ya gaya musu amma suka sani kwantar da shi eh ka haɗu da annabi Muhammad dai ai ne sallallahu alaihi wasallam zikin girma annabi Iliyas amma annabin ka shine lokacin da annabi sai na Umaru dan Khattab radiyallahu anhu yana zama gurin kiristoci suna nuna masa ai yahuda suna nuna masa taura sai na ganin a ji ayoyin ai irin ayoyin makwarai ai duk ma'anar ce ko lafazin ne yake bambanta amma ma'anar ida sai dauko takardun yanzu da su ga annabi yana nuna ya rasulullahi kaga abin da kake gaya mana muhimmin ganshi a taura shi ya dage da sabai ne bai san da yake faruwa ba shi nan manzo Allah ya nabi ya hada rai manzo Allah ya yi kicin kicin ya yi kicin kicin sai abai kowa ya tsik kamar wafi shi kuma da dago kai ya gane ke faruwa yana sabai ashe annabi nan ya cika ya yi fam sai da ya kai karshe da goma zalla ya fada shi ya fada shi Umaru kuma ya nutsi a cikin kasa zalla ya tamada yace Umaru yanzu yahudanci zaku dauko bayan musulunci bayan imani kuna tsammanin sai kun gano wani asaura ko wani kaza sannan zaku ji da mun ne kiyama muku kenan ina rantsa muku da girman Allah na zo muku da musulunci a zo muku da addinin nan danye zagab daga Allah ka bukata sai ka waya waya wani wuri da mu nan dan dai mana ha haka nan bai da suka ji kisa sa kawai amma nan Muhammad shine nan sai dai bayan Allah mu'minai daga cikin su wanda su ne suka tsira masa halaka ba lallai mun ba kyakkyawan ambato ga annabi Iliyas ya mutu tafi da gare shi a cikin mutanen karshe Lai tuwa ta tabbata gare mu a bisa Iliya Aliyasi ko Iliyasi. Lallai irin haka ne muke sakanta wa masu kyautata aiki. Lallai annabi Iliyasu ya tabbata daga cikin ba'in mu mu'minai. Lallai annabi Lut a mutu tabbata gare shi ya tabbata daga cikin ma'aika. yayin da muka tsayar da shi da mutanansa baki daya sai dai wata tsohuwa ita ce matarsa wato wahila wata zama mutum daga cikin wa'anda aka wanzar cikin azabar shi saukar da mutanansa sannan muka halakar da ragowar su ne kafirai lallai cewa ku kuna shuɗewa da su ai kuna wucewa da gidajensu da gurin da aka halakar da su ɗin da safe lokacin da kuke tafiya zuwa kasuwancinku a Sham duk wanda yake zuwa kasuwancin Sham daga Makka ko daga Madina to lallai yana wucewa ta garin Annabi Dudu inda ake wannan abu shine wannan ruwa da ake cewa Bahar Nayit eh to annabi inda aka halakar da su Allah ya kona garin gaba daya kamar da muka faɗa dai ko shuka ba ta iya fitowa a wurin saboda basifar da aka zuba
Allahu
Akbar. Amma ba ki duwa tsoma an kashi ga cikin ruwan kadai ba kirin da kasan an yi gobara haka zan. Dukkan gurin haka yake. Kasan ma gunda ma baka shi. Duwa tsoma sai shiga kadai wallahi dukkan da kasan an yi gobara haka zan. Aya ce Ubangiji ya wanzar da ita dan ta zama kawai wa'azi ga mu'minai.
Wallahi
Tuma Allah mana kuna shudewa da su da safe kuna wucewa da su da yamma yanzu ba za ku yi hankali ba a wajen tafiya da wajen dawowa duk kuna wucewa ta garin su lalle annabi Yunus an mutu tabbata gare shi shi ma dai ya tabbata daga cikin ma'aika yayin da ya gudu ya zuwa ga wannan kwale-kwale wanda yake cike da mutane ya shiga cikin su don ya gudu daga mutanen gari saboda yayi ya ba su labari cewa azaba za ta sauka gare su azaba za ta tafi gare su su kuma sai suka koma ga Ubangiji shi ko bai sani ba suka ta tuba sai Allah ya fasa yin azabar bai sako da ita ba da ya fahimci cewa kamar zai kunyata a cikin mutane sai ya gure musu sai ya shiga cikin kwale-kwale zai bar garin sai Ubangiji ya umarci kwale-kwalen ya kife sai kwale-kwale ya dinga wato rawa kamar zai kife mutane za su halaka mutane suka ce a'a akwai matsala mai kwale-kwalen ya ce ni al'adar jirgina in dai ka ga yana wannan abin to akwai gudajen bawa da ya shigo cikin jirgin wanda ya fito ba da izinin mai gidansa ba ko dai mu gano shi ba jefa shi cikin ruwa mu tsira ko kuma mu bari don mu halaka mu duka na ka dole sai an yi ɗaya to kai na hanga mutane za su bari a halaka suka ce ako ba za ta yi ba ya za a gano ya ce sai a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a sun zuna shi ne aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi Yunusa amince tabbata gare shi sannan sai gane ab wai ashe shine fa gudajen bawa ya gudo ubangiji bai nemi izinin Allah bai fito daga mutanansa zai gude ba su saboda haka wannan abin yake warwa haka dole ya tsalle ya fada cikin ruwa kamar yadda aka nemi daga gare shi fa kana ne da mazu halila sai zama an yi rinjaye a kansa da ake ƙuri'a ta nuna shi shine wanda yake wato bai nasara ba sai kifi ya zo ya haɗe shi a halin wato yana abin zargi shi annabi Yunus da cewa ya hau jirgi zai tsere ba tare da izinin Ubangiji ba tabaraka wa ta'ala idan dai ba dan ya kasance daga masu yin tasbihi ga Ubangiji ba shi ne faɗansa da yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina wallahi da sai Yunus ya zauna a cikin kifi har zuwa tashin alkiyama ba zai fita daga cikin sa ba nan ne gidan zaman sa nan ne kabarin sa inda ba dan yana tasbihi ba amma da ya dinga tasbihin nan ya dinga wannan zikiri gunjin da yake na zikirin da zafin jikin sa saboda zikiri sai ya damu cikin kifin ya kasa dauka ya kasa jurewa sai kai wa Allah kara sai Ubangiji wannan ajiyar ta ka fata min nauyin dauka ya dame ni zafi ya wannan sai da zan yi wala ko bangiji umarce shi je amayar da shi a jefin teku sai muka umarci kifi ya je amayar da shi a arahu shine a jefin kogi an ce bayan kwana bakwai ne ko bayan kwana ashirin ko bayan kwana arba'in da haɗe shi to sai je amayar da shi a lokacin kuma ya amayar da shi ba shi da lafiya ma'ana saboda duk jikinsa ya zagonyi gaba ɗaya ya koma kamar yadda jariri yake ba gashi ko ɗaya a jikinsa biya suɗe saboda zafin cikin kifi sannan kuma fatar su ta koma shafar shafar din da kama za ta yaji da haka huwa saki mun amayar da shi a halin bashi da lafiya lokacin da wannan kifi ya haɗe shi ubangiji sai yawa kifin wahayi ya ce da shi ban sanya Yunus fa daga cikin rabanka na arziki ba ma'ana ba abinci na baka ba ajiya ce na baka na sanya cikinka ya zama masallaci gare shi wannan shi ne ruwaya da tafi inganta amma akwai ruwaya da take cewa na sanya cikinka ya zama kabari ko kurkuku ma sujina ya zama kurkuku gare shi wannan bai dace da ladabi a haƙin annabawa ba kuma manzo Allah ya faɗa wannan sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa shine na sanya cikin kifi ya zama masallaci wurin ibada gare shi saboda haka ajiya ce na kawo to saboda haka bai taune shi ba bai ko sai ya haɗe shi kuma to kuma bayan lokacin da aka umarce shi a mayar da shi sai zai amaye da shi sai muka tsirar da wata bishiya a kansa wato ita ce bishiyar nan ta duma ta fito a kan macangyamai wato ma'ana ta yi bishiya sosai saɓanin yadda al'adar duma yake duma da kabewa da duk irin wannan tsirran ba sa yin bishiya su ya tsokurin za su ta yi a ƙasa su yi ganyayyaki fala-fala amma saboda karama da mu'jiza daga annabin Allah sai ubangiji ya umarci duma ya fito kuma da bishiya sosai saboda ganyensa manya-manya ne ba za su bari rana su taɓa shi ba sai tsoro da bishiya sai lulluɓe shi gaba ɗaya zama a ƙashinta kamar yadda ake lulluɓe jariri yayin da aka haife shi saboda kan zafin rana ko kuma sanyin gari ya taɓa shi sai dinga lulluɓe shi a cikin tsumma sai jikinsa ya fara ƙwari to irin haka muka umarci wannan bishiya ta zo lulluɓe shi sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci wato wani bunsar rema wato wani halitta ce wata dabba ce kamar barewa kullum tana zuwa tana bashi nono yana sha kullum tana zuwa ta bashi nono su tafi kullum tana zuwa ta bashi nono su tafi da haka jikin sai dinga kwari har ya dawo yadda yake kuma wannan shine dalilin da ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke son kabewa yana son kabewa sallallahu alaihi wasallam ana ganin sa dan an kawo miyar taushi ana ci manzo Allah zai dinga bin gefen akushi inda kabewa ta makale yana ciro ta yana cinya yana ciro ta yana cinya yana cewa ai wannan bishiya ce san uwana annabi Yunus amma ce ta fita gare shi dan haka yake son ta sallallahu alaihi wasallam sai muka aike shi ya zuwa ga mutanen nan na garin Ninawa wato gari ne a cikin ƙasar Mosul sai muka aike shi zuwa gare su bayan ya watsake ya dawo hayyacinsa ya zuwa mutum dubu barma wato dubu ɗari barma dai sun fi dubu ɗari yawa sai suka yi imani da annabin Allah aminci tafi da gare shi dan haka sai muka jiyar da su daɗi har zuwa cikar ajalinsu ceta wato lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake fita yana zuwa kira zuwa ga Allah a garuruwa daban-daban ya je garin Ta'ifa ya yi wa'azi sallallahu alaihi wasallama ba su karɓo azan nasa ba sai suka tuno wawaye daga cikin mutanensu suka dinga jifansa da duwatsu sallallahu alaihi wasallam da shi da yaran sai Zaid bin Haritha maki Allah ya fito da kyar daga cikin garin da shi da Zaidu suna tafiya da an masa rauni an masa rotsi jikinsa jini har kamar yadda Zaidu yake faɗa yana cika masa takalminsa ana ji cakwal cakwal in ya tafiya sallallahu alaihi wasallam saboda jinin da yake ɗaukar su saboda yawan jinin da ya zuba a jikin annabi har ma jiriyarin da ɗaukar su haka jiriyarin da ɗaukar su ya rika ɗaukar su sallallahu alaihi wasallam to har wato ya iso wani gari ko wani wuri da ake cewa ƙarnin sa Alibi kusa da garin Makka ya kusa zuwa Makka din to anan dai jini ya dauke shi sai faɗi sallallahu alaihi wasallam to nan zai da dinga fama ya samu maisha Allah ya dawo hayyaci har ga wasu mutane wasu yara suna aiki a gonar Ibn Abd ya Laila to sai je musu magana suka zo da ruwa aka yi fama aikin Allah aka bashi shi aka kaza har suka kawo gurasa suka bashi to da maki Allah ya dawo cikin hayyaci tashi karɓi gurasa ya ci zai ci gurasa ce bismillah sai wani yaro daga cikin yaran wanda suke aiki a gona sai ce a kalmar Allah kuma a garin jahiliya an musa bude irin wannan anan ba sai ikon Allah ce kai kuma daga ina kake inda manzo Allah ya tambaye shi kai kuma daga ina kake kici sawa ka saba da irin wannan kalma ta bismillah anan ba mana kuma da maka san musulunci kenan amma dai anan ne baka jinta daga ina kake kai kuma sai ce aini mutumin Ninawa ne sai ce Allahu akbar mutanen dan uwana annabi Yunus amma ce tabbata gare shi inda manzo Allah sai ce a wata alaka ce kai tsakaninka da Yunus har zaka ce masa dan uwanka sai ce ni annabin Allah ne shi ma annabin Allah ne Allah ne aiko daga shiya kaza 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 da haka wannan yaro sai musulunta annabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
فَتَسْتَغْفِرُونَ
أَنَّ يَا جُدَّ مُتَانَن مَكَّة كَافِرَيْ دَنْ قُرْسَتَن وَغَارِ سُ دَ سِكِ چِيوا أُبَنْجِجِي نَا دَ يَايَا يَنْزُ أُبَنْجِجِي يَا زَابِ يَايَا مَاتَا غَارِ شِ كَمَا يَنْدَ كُكِ چِيوا مَلَائِكُو يَايَنْسَ نَ مَاتَا كُو كُمَا سَيْ يَبَاكُو يَايَا مَزَا يِكِ بَنْچِ كُو دَ سُ
أَمَّا
قَدَرَ الْمَلَائِكَةَ إِنَّ أَكْرَمَهُمْ عِندَ اللَّهِ شِمَا وَيَمُنْ هَذِهِ شِمَا لَا يَكُونُ مُتَأَمِّمَا تَانِي سُوسِ شَيْءَ bari dai kawai cewa su sun da karerayen su ne suke faɗa wannan magana amma ba su da hujja akanta su mala'iku ba mata bane ko ba maza bane mala'iku ba su da jinsi su ba maza ba su ba mata ba kawai haka take haka Allah ya yi su mala'iku mala'iku ne kawai ba namiji ba mace a cikin mala'ika sannan kuma ba ayan Allah bane hadimai ne a hadara kawai suna cewa saboda karerayen su suna cewa waladallahu Allah ya yi haihu Allah ya da ƴaƴa wa innahum lakazibuna wallahi makareta ne su a cikin wannan magana ta su kuma idan ba yana da ƴaƴan sai ya zabi ƴaƴa mata ku kuma ya ba ku maza bayan ku ma kin ne ba ku so sai ku dinga hada su da Allah ko me yasa ne ku ne mutanen nan na Makka wani irin hukunci ne kuke yi haka ku dinga dangana wa Allah abinda ba ku so shine ƴaƴa mata kuma ku dinga riƙe abinda kuke so shine maza yanzu kuma za ku a su bane ku zai na faɗa abin da kuke faɗa na ƙirƙirar ƙarya ga Ubangiji ko kuwa dai kuna da wata hujja ne mabayyaniya akan abin da kuke riyawa to ku zo da lissafin naku shine a taura ku nuna min inda aka faɗa haka a cikin sa in dai kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke da'awa lallai su kafiran Makka sun sanya tsakanin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma tsakanin wato sun sanya nasaba tsakanin Allah da kuma aljanu ko kuma mala'iku ai su ma aljanu sun san cewa da za a halarto da su ranar da za a tashi alkiyama kuma za a yi azaba gare su idan sun yi ba daidai ba sarki ya tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala gabaran wannan abu da suke sufantawa kadai sai dai bayin Allah wanda suke masu tsantsance ibada gare shi su ne muminai cewa ku tare kuma da abin da kuke bautawa kuma bayan Ubangiji ku din ba ku zamo za ku iya kuɓucewa Allah tabaraka wa ta'ala ba kamar da kuma ba za ku iya ruɗa kowa ya bauta musu ba in ba Ubangiji ya so ba sai dai wanda ya kasance dama makomarsa ita ce wutar jahima wannan kuma ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da Jibrilu akan haka cewa ina ne Jibrilu yake iya zuwa ina ne ba ya iya zuwa a cikin malakutu na Allah to shi ne ke gaya masa wannan shi ke na Jibrilu sai ai mu mala'iku kowanne daga cikin mu yana da mukami wanda yake sananne a cikin sama ba zai iya wuce shi ba in ya je gurin dole ya tsaya kowa akwai inda in ya ji tsayawa zai ba inda zai yi wuce ba kuma wallahi mu mala'iku mu ne wanda muke masu yin sahu-sahu domin tsaye da sallah kuma wallahi mu ne dai wanda muke tsanzihi da tsarkake Ubangiji tabaraka wa ta'ala gabran abin da bai dace da shi ba ko dai ka suka faran Makka suna cewa wai da a ce muna da lissafi kamar yadda aka ba wa al'ummatan farko da suka shuɗe ai mu ma da mun zamo bayan Allah wanda suke masu tsantsance bauta gare shi amma kuma ga Qur'anin ya zo kuma sun kafirce da shi da zanne za su san ƙarshen su da kuma sakamakon kafircewa al-Qur'ani haƙiƙa kalmanmu da kuma taimakonmu ya gudana ko ya rigaya ga bayinmu waɗanda suke su ne ma'aika duk ɗan aikin da Ubangiji ya tura to ya ba shi rinjaye akan wanda suka sarifantar da shi lallai su manzanni su ne ababen taimaka a bisa waɗanda suke gaba da su lallai cewa rundunarmu su ne muminai su ne masu yin rinjaye akan kafirai a duniya dan haka su ma mutanen Makka ka kauda kai gaburansu har zuwa wani lokaci nan gaba kaɗan za a umarce ka da ka yaƙe su kuma duk za ka halaka su ka kula da su ka saurara musu har zuwa saukar azaba gare su da sannan za su ga saukar azabar idan lokacin ta yayi to sai suna faɗa suna cewa wai me yasa azaba ba za ta zo yanzu ba in dai da gaske ne za a yi ta ai yanzu mana sai ubangiji ya ce da su yanzu da azaba ta mu suke gaggawa gaggautun gaggawar saukar azaba suke yi ai da zara azaba ta sauka a farfajiyar su to shikenan wato tur da wayar garin wanda aka yi gargadi ba su ba za su waye gari a cikin niƙa su ka kawo da kai gaburan su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da za a umarce ka da yakar su ka saurara musu dai da sanda za su ga saukar azaba gare su wannan duka rarra shi ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sarki ya tabbata ga ubangiji mai rinjaye gaburan abin da suke sufantawa gare shi na cewa yana da ɗa da yake ubangiji ya faɗa su annabawan a baya bai musu irin wannan kirari ba sai ya haɗe su baki ɗaya yake wa salamun alal mursalin to duk dai aminci ya tabbata kan manzanni baki ɗaya godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin talikai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya ce duk wanda yake so a auna masa da rabo gaji irin ƙasan ma'aunin nan in kana so a cika ma mudu sosai to ka dinga cika magana ka da wannan da in kai magana ta alheri kai magana mai kyau to za ka gama sai ka ƙarasa da wannan wassalamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin duk sanda kai wani abu ko addu'a ce ko wani ibada ko wani aiki kai ko ma magana ce kai wacce take dai ba ta sha'anin duniya ba to sai ka cika ta da wannan dan mutum yana so a cika masa ma'auni sosai Allah yake dinga cikawa da wannan kalmomi sallallahu alaihi wasallam amin wannan iska suratul sad saboda farkon harafin da ubangiji ya faɗa a cikin ta kenan ake ce mata sad suratul sad ko kuma ana ce mata suratul dauda alaihi salam saboda labarin annabi dauda da ubangiji ya bayar a cikin ta da mutanen suka zo gurinsa neman a yi masa hukunci suna husuma bismillahir kuma wato ta sauka ne a makka ayoyin ta guda 88 ne ko kuma wato 86 bisa dai sabanin qira'a bismillahir rahmanir rahim Allah shine masani da abin da yake nufi da wannan harafi rantsuwa da alqur'ani ma'abucin ambato da kuma bayani dalla dalla amma jawabin rantsuwar kuma ba faɗe shi ba shine cewa wato lamarin ba kamar yadda kafaran Makka suke faɗa bane cewa wai alloli suna da yawa a'a Allah guda ɗaya ne Allah yayi rantsuwa akan cewa Allah ɗaya ne bari ne wa'inda da suka kafirta daga cikin mutanen Makka suna cikin girman kai ne gaban imani da kai kuma suna cikin sabani da shugaba sallallahu alaihi wasallam da gaba gare shi da haka ba su bar gaskiya ba yana wane ai da yawa daga cikin mutane wanda suka gabace ka na al'ummai wanda suka saba da annabawansu mun halakar da su sai zama wato suna ta kiran saukar azaba din sai azaba ta saukar gare su a lokaci kankani wanda yake wani nisa ba suna mamaki ne cewa wai mai gargadi ya zo musu daga cikin su shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kafirai suka dinga cewa wai Muhammad sallallahu alaihi wasallama matsafi ne wanda yake kuma mai sarifa to me yasa zai zo ya sanya alloli duk yawansu ya ce wai Allah ɗaya ne yanzu duk wannan allolin da muke da su a Makka ba su ma isa ba tunda a hakan ga su nan da yawa kamar yadda Abuja yake faɗa amma ba sa iya biya mana buƙatu gaba ɗaya wata buƙatar muna ji muna gani haƙura muke da ita mai ta gaya musu amma saboda ayyuka sun musu yawa sun biya wata buƙatar ba su biya wata ba shi kuma yanzu Muhammad ya zo ce duk ma waɗannan a share sun gaba ɗaya wai Allah ɗaya ne tak yau da yau ma ba su ishe mu balle guda ɗaya kafuri ne lalle wannan lamari abu ne mai ban mamaki ya zo ya sanya wai alloli duka da yawan nan su goma guda ɗaya tak sai wasu jama'a daga cikinsu suka tafi wato yanzu a majalisun da Abu Dalib yake zaune suka je don su magana da shi akan wai ayi sulhu tsakaninsu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa mutalaq al-mala'u minhum wai suna son ayi sulhu tsakaninsu da annabi manzo Allah ya daina aibata allolinsu kuma ya daina mai kira zuwa ga Allah din ya dawo in dai mu zana duciya ce za su bashi da yawa in mata yake so masu kyau za su bashi wanda suka fi kowanne kyau a cikin Makka in mulki yake so za su mulki sarki a kansu ya zama shine shugaba duk yadda yake so za a yi masa amma ya bar wannan abu da yake to Abu Jahil Abu Talib ba dai zai tabbata da su bane kawai tunda sun zo kuma mutanansa ne kuma shine jagora shine babba dole ya kira ma aiki ga masa amma ba dan yayi duk abin da suke so a yi din ba shi ma san mun Allah ba yadda zai ba yake na ji to Muhammad ga abin da mutananka suke so a yi yace baffa da za su dauko rana su dora akan hannu na dama su dauko wata su dora akan hannu na hagu karshen dai mulki kenan da nuna isa ko ka san dai ba wani sarki a duniya da ka taba gani ya taba rana ko ya taba wata saboda isa da kafita da za su yi mun haka ba zan bar abin da nake kai ba dan ji Allah sun daga nan sai Abu Dalib ya kyale shi to ya san ba za a yi haka ba ya kira su Abu Jahil din sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ku zo ni ina ba da abin da yafi wannan ku kun mun tayi ni ma zan muku tayi ku kun ce ga abin da za ku yi mun ni ma zan muku wani tayi kalma ɗaya ce tak za ku faɗa daga nan ni kuma na raba ku da wutar jahannama na mai ku aljanna ce wata kalma ce wanda yake ku ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan ne su Abu Jahil suka faɗa abin da suka faɗa din suka tayi suka watsi ba su faɗa wannan kalma ba an shi wazziru ala alihatakum suka ce ku watsi kowa ya tafi ya hakuri wajen bautawa allolinsa da gumakansa a kyale Muhammad ya ci gaba da yake lallai wannan abun ambato ne ga dayan ta Allah abu ne wanda yake ake nufi daga gare mu dama don mu a kawo shi ba mu taɓa jin irin wannan magana ba a cikin wato al'ummatan da suka shuɗe a baya tun daga zamanin annabi Isa mu ji an cewa amma da alloli duka sun zama ƙwaya ɗaya mu ji wannan ba lallai wannan ba komai bane face kirkira ce ta ƙarya wai yaushe ma aka saukar masa da Qur'anin ne yana nan a tsakankanin mu mu gani ba bari ne yi suna cikin kokonto ne daga ambato na shi ne alqur'ani bari ne in ji ubangiji dan ba tsanda na azabar wuta bane shi zai fasa hayyacin su ba yanzu wai ma akwai wato taskokin rahamar ubangijinka ne mugwayi wanda yake mai yawan baiwa a wurin su koko su ne suke da haƙƙin mallakar sammai da ƙasai da kuma abin da ke tsakankanin su kamar yadda suke riyawa to idan su suke da sammai da ƙasai su sa tsaye su hau sama mu gani ai akwai rundina wancananka wadda suke suna halakar da duk wanda ya sarifantar da Allah ya sarifantar da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama daga cikin rundunar ne ai gabaninsu ma mutanen annabi Nuhu mun ci tabbata gare shi sun sarifantar da manzanninsu haka na Adawa su ma sun sarifantar da kuma Fir'aunu ma'abocin turaku shi ma ya sarifantar da annabi Musa mun ci tabbata gare shi da Samudawa da kuma mutanen annabi Ludu sannan da mutanen surkuƙiya su ne mutanen annabi Shu'aibu mun ci tabbata gare shi waɗansa nan ka sune ahzabun da ubangiji ya ambata duk ma shi ɗayan su ko wanne daga cikin waɗannan jama'u sun sare fantar da manzannin da muka tura gare su sai zama uba ta kinkanta gare su ta wajaba gare su su ma waɗannan mutane kafiran Makka ba wani abu suke sauraro ka face gusa guda ɗaya da za a yi a cikin ƙaho to shikenan sai su zo gidan alkiyama kuma daga nan ba su da ikon da za su komo duniya sai dai a azabtar da su ko kuma tu ibnu abi mu'aydin ya faɗa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace to tunda dai ka ce wai ranar alkiyama za a ba ku wani tabi a hannu wani ya karɓi tabi da hannun dama shine wanda zai tsira wani ya karɓi tabi da hannun hagu shine wanda azaba za su tabbata gare shi yace haka ne ma'aiki Allah ya ce haka ne ma sai ya ɗaga hannu yace rabbana ajilla na kitana kamar yau ne hisa to ubangiji sun da dai muhammadu ya ce haka ne to ni yanzu a nan duniya ka fara aiko mun na wani tafin na ayyukan banza din a bani shi a nan hagu tun yanzu a mun azaba ba sai ran alkiyama ba uzu billahi in shira ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kai hakuri a bisa abin nan da suke fada fa ambaci bawo mu shine annabi dauda aminci tabba daga gare shi ma abocin karfi a bisa bautar ubangiji domin shi annabi dauda an ce kullun allakin kwana dade kawai yace yau azumi gobe sharwa yau azumi gobe sharwa ka azumin sai ce kullun yana da karfin daukar ibadar ubangiji sannan kuma yana tsayewa rabin dare kullun sai kuma ya huta a rabin dare sannan kuma ya tashi a wato ya huta a kwata ya ake ta kwata ne sulusi sulusi larabci ne dai wato yana rabin dare gida uku kenan hudu kenan gida hudu haka ne mana gida hudu yana kasar dare gida hudu sai ya dauki kashi biyu na farko ya yi ibada a cikin su sai ya kwanta kashi ɗaya na tsakiya sai kuma ya tashi a kashi ɗaya na ƙarshe kuma yin ibada shine lokacin alfajir to abinda dauda annabi dauda yake yi kenan dan haka ubangiji ya kira shi zul aid ma abocin ƙarfi a wajen ibada lalle annabi dauda ya tabbata mai yawan kokko ba da barin sa ne zuwa ga yardar ubangiji lalle mu muka huwa sai duwatsu tare da annabi dauda suna yin tasbihi ga ubangiji tare da annabi dauda in yana tasbihi sai duwatsu ma su dinga taya shi suna amsawa da safe ko da yamma shi ne lokacin da isha wal ishraqi da kuma lokacin hudu wa rana shi ne lokacin walaha haka na muku huwa ce masa wato tsuntsaye sai su zo yanyaɗe shi in yana karatu ko yana tasbihi ga Allah su ma su dinga tasbihi tare da shi dukkaninsu sun kasance masu komawa ne zuwa ga Allah ta hanyar tasbihi sannan muka karbabu mulkin annabi dauda aminci tabba da gare shi ta yadda muka sanya masa rundunonin yaki masu yawa da kuma matsara gare shi yana sallah a cikin mihrabinsa in yana ibadarsa a wurin da yake ibada to rundunar mutum dubu ne suke gadinsa shi annabi dauda a wannan hali sannan kuma muka bashi annabta muka bashi kuma zance wanda yake mabayyani shin wai labarin waɗannan masu husuma ya zo maka ne ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayin da suka hudo bango suka shigo filin da annabi dauda yake ibada a cikinsa saboda waɗannan masu tsaro sun hana su shiga mutum biyu ne suka zo suna neman su shiga wurin annabi dauda amince tabbata gare shi shi alƙali ne a zamaninsa kamar da shi sarki ne to za su kawo makaraya ne sun zo kawo ƙara sai kuma ƴan gadi suka hana su suka ce ai yana wajen ibada ba za a shiga ba a shiga sai in yana fada ake shiga amma yanzu yana gudun ibada ba a shiga sai suka hana kawai ba a san yadda aka wasi agansa a ciki ta ina suka fi kawai daga sun shigo na ka annabi da zai firgita yana ganin su haka sai ji tsoro yayin da suka shiga gurin annabi dauda aminci tabba da gare shi ta cikin bango sai ya ji tsoro daga gare su sai suka ce da shi kaka tsorata mu masu ƙara ne guda biyu mun zo muna husuma a gabanka sashinmu ne yanayinmu zai zalunci a kan ɗan uwansa to mun zo ka yi hukunci tsakaninmu da gaskiya kuma kar ka yi mana zalunci muna so ka faɗa mana hukunci na gaskiya ka shirya da mu ya zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici to ga dai kisa za a karanta yanzu amma akwai wato ɗan tuntuɓe Allah ya gafarta mana a cikin abin da shi jalal din mahalli Allah ya saka masa alheri a nan yake faɗa na daga ma'anar wannan kisa ko wannan abu da ya afku wannan ba abin karɓa ba ne cewa annabi dauda aminci tabba da gare shi yana da mata ne guda 99 eh gaskiya ne matan 99 to wai sai ya ga matan maƙocinsa kuma sahabinsa sai na uriya sai kawai ya ji yana son ta kuma shi uriya matarsa ɗaya ita ce nan shi kuma dauda matarsa 99 ɗari ba ɗaya kuma sai ya ji yana son wacce kuma a zamaninsa su ba a hana mutum ya nemi mata aure ba in kana son ka ka neme ta in ta yadda ta bar gidan bijin ta wurin ka yayi a wancan zamanin ba a hana ba kamar yadda dan haka daga nan ya nemi ta kuma ta yadda shikenan sai ya aure ta ko kuwa kamar yadda suke faɗa cikin wannan kisa Isra'iliya har yanzu cewa da yake so ya aure ta ba aure ta yi tana gidan miji ba tura shi yayin yaki sai ya daura rundunar yaki sai ya sa shi ne komanda sai ya tura shi nufin sa a je a kashe shi a wajen yaki dan ya aure matar in yaje kuma aka yi yakin sai ya nasara sai ya dawo sai ya kuma tura shi wani yakin sai da ake ta haka ake ta haka har da ya shahada da ya shahada shi ne sai ya aure matar sai da haka yake sai da annabi dauda ya tare da ita sai waɗannan makaraya guda biyu suka zo wai mala'iku ne suka zo a haka sun zo kuma dan su gaya masa kuskuren da yayi ne kamar da zamu ji a ƙarshen kisa to kafin mu gyara kisa mu faɗi da yadda take dai bisa ga hakika da muhakkikai suka batta bari mu karanta ayoyin tukunna sai mu sami jiya da ubangiji ya faɗa
inna la hasibi
cewa dai wannan dan uwana ne yana da tumaki guda 99 sannan ni kuma ina da tsinkiya guda ɗaya amma wannan dan uwanawa mai 99 sai yake cewa sai in bashi tawa tsinkiyar ita ma ya ci gaba da kula da ita ya hada nasu su zama 100 ni kuma in tashi min da kuɗa kuma ya matsa min a cikin nema lalle ya dame ni sai na bashi kullun jayayya muke da shi akan haka sai annabi Dawuda an miji da bada gare shi ya ce da shi lallai wannan dan uwa naka ya zalunce ka da ya nemi ka bashi tinki yake ya hada da nasu tumaki guda 99 cewa lallai da yawa daga cikin waɗanda suke abokan tarayya sashinsu yakan yi zalunci a bisa sashi sai dai waɗanda da suka bada gaskiya ga Allah kuma suka aikata ayyuka na gari amma ƴan kaɗan ne su a cikin halitta kaɗan ake samu sai annabi Dawuda a mace tafi da gare shi bayan ya gama yin wannan hukunci sai ya tsammaci cewa mun nufin mu jarrabe shi ne don haka sai ya nemi gafarar Ubangiji ya faɗi ya yi ruku'u wato yana neman gafarar Ubangiji kuma yana mai da lamarinsa ga Allah to wannan shi ne abin da Ubangiji ya faɗa a cikin ƙasar to saboda haka sai aka fassara tumaki 99 da cewa tinkiya guda ɗaya kenan ai guda 99 kenan can kuma tinkiya guda ɗaya mata ɗaya kenan ya aure masu ɗuriya ya haɗa da tasa don haka suka zo suka yi masa wannan tanjiyi su mala'iku yana gama musu wannan shari'a kawai suka yi sama dama mala'iku ne ba mutane ba da suka yi sama suka tattauna cewa mutumin fa ya yi wa kansa hukunci da kansa ya ce an yi zalunci ba daidai ba wai shi kenan annabi Dawuda sai ya gano ashe da shi ake sai ya gano ashe shi ne sai ya faɗi ya sajada yana ta kuka kamar yadda suke cewa saboda yawan kukan da ya riƙa yi har sai da bishiya ta tsiro yawan hawayen da yake zuba har sai da ya jika ƙasa bishiya ta hudo a wajen saboda yawan hawaye wannan kisa ba gaskiya ba ce ba haka take ba kuma bai dace da annabin Allah haka ba ba haka ba ne kissa tana nan a zahirin ta yadda Ubangiji ya faɗe ta yadda aka faɗe ta nan tinkiya ta 99 zikiya guda ɗaya mutane ne guda biyu suke husuma wannan tinkiyar su 99 wannan tinkiyar sa kwaya ɗaya ya dame shi sai ka bani ɗayan nan in cika ta zama ɗari shi kuma fa ɗaya gare ne kuma ya ƙara masa ya an ya sai bazai da shi kawo ƙara gunan alƙali ya ce gaskiya ya yi zalunci amma me yasa annabi Dawuda ya tsammaci mun fitince shi daga wannan hukunci da yake kuma ya faɗi yana neman gafara Allah yana tuba inda babu laifin da ya yi a ciki laifin da ya yi a ciki shine ya yi hukunci da ɓangare ɗaya bai ji ɗaya ɓangaren ba wannan mai ƙara yana gama faɗa ƙara sai ta alaƙar zara baka bisa Allah da suka ilani ya zalunce ka bai ji ɗaya ɓangaren ba shi kuma alƙali ba haka yake hukunci ba alƙali in ya ji wannan gefen sai ya ji wannan gefen da ya gama faɗa abin da ya faɗa sai a tambayi wancan a ce haka ne in yana da sauran hanzari sai ya faɗa to kurin sai alƙali yake hukunci shi kuma annabi Dawuda ba wanda za a yi wargi ba ne rundunar mutum 1000 ke kewaye da shi ba a lokacin ka tsaya kana jayayya da sarki ya ce ga yadda aka yi daga nan suka juya suka fita suna fita sai kuma annabi Dawuda abin ya dawo masa a rai ya aka ne hukunci da yake ɗaya mutum ɗaya ɓangaren ba don haka sai ya faɗi ne neman gafara Allah yana ta tuba ga Allah wannan shi ne hakikar abin da yake ya faru ba wai duk wacce magana ba daidai ba ce musamman a yadda ake rubuta kissar in ka duba tafsirai cewa wai ya hau kansu ruwa ya hango ya gama ta cikin gidan wani ya gano masu sama annabin Allah wai sha'awar ta yana son ya aure ta shike ne dinga shi ne dabaru har sai da uriya ya halaka ya aure matar kuma daga baya ma da ya faɗi yana ta tuba har bishiya ta tsiro Ubangiji ya masa wahayi ya ce ba fa zan yafe maka ba dawda sai mai matan da sai uriya ya yafe mata kuma uriya yana kabari annabi Dawuda ya dinga zari a kabarin uriya yaje kwala mai kira in ya amsa yace wai waye yake farkar da ni ina bacci na mai dadi sai shi annabin Allah ne dawo da yace me ne to yace so nake ka yafe mu wallahi ki da ba ci na yafe maka ya kuma koma gun ubangiji to an zai ya yafe mu ka yafe shi Allah yace ba zan yafe ba sai ka ga mai laifin da kai ai bai san da kai masa ba shi ya riga halaka kafin kai abu wai ko ha wai kace watan yara wannan ba shirfin jinda ne gaba ɗayansa duk abin da aka faɗa cikin nan bai inganta ba magana tana na a zahirin ta yi da take kawa wannan shi ne abin da muhajjai suka tabbatar da shi Allah ya gafarta mana sai muka gafarta wa annabi Dauda wannan laifi da ya aikata lallai annabi Dauda aminci tabbata da gare shi ya kasance yana da kusanci ya zuwa gare mu kuma yana da kyakkyawan makoma a wajenmu ya kai annabi Dawudu hakika mun sanya ka halifa a ban ƙasa kai gudanar da lamarin mutane kai hukunci tsakaninsu da gaskiya kar ka biye wa soyayyen zuciyarsu idan kai haka sai su ɓadda kai gabanin tafarkin Allah lallai wa'annan da suke bacewa gabanin tafarkin Allah shine imani da ubangiji wallahi azaba mai radadi ta tabbata gare su da sababin cewa sun manta da ranar tashin alkiyama lallai mun hadace san mai da kasai da abin da ke tsakankanin su dan wasa ba wancanan kashi ne zaton waɗannan da suka kafirta daga cikin mutanen makka lallai azabar kurin wailin ta tabbata ga waɗannan da suka kafirta daga cikin wuta shin muna sanya waɗannan da suka ba da gaskiya ga Allah kuma suka aikata ayyuka na gari kamar wanda suka yi ɓarna ne a ban ƙasa ko ku za mu sanya wanda suka tsoron ubangiji kamar fajirai wanda suke sabansa amsa shi ne ba za mu sanya su kuma ɗaya ba ba ɗaya suke ba littafi ne shi ne alkur'ani wanda muka saukar ya zuwa gare ka mai albarka domin su izinantu kuma su wasu da ayoyin da ke cikinsa don kuma su wasu wato ma'abutan hankali a cikin su wasu to sai muka ba wa annabi Dauda ɗa sunansa annabi Sulaimanu aminci tabbata gare shi lallai annabi Sulaimanu ya tabbata ma da lambawa mai biyayya gare mu ya tabbata mai yawan miƙa lamarinsa ga Allah fa ambaci yayin da aka fito masa da dawaki ingarmu wanda suke masu tsattsage kafa daya in suna tsaye akan kafa kuwa guda uku al'adar doki ne wani lokaci in garma in ya tsaya to sai tsaya akan kafa uku sai ga ya sagale daya ya dan dogara ta kadan akan kafa haka ita ba a tsaye take ba to irin wannan shine ubangiji ya sifanta asafina take nan dawaki da suke tsaye akan kafa uku suna dogara da guda daya kuma in garmu ne kosassu annabi Sulaiman ya yi umarni a bujiro masa da su zai zabi wanda zai hau domin zuwa ɗaukaka addinin Allah amma ce tabbata gare shi sai annabi Sulaiman amma ce tabbata gare shi ya ce ni na so aikata alheri shine sallah da na tsaya ina yi da ambaton ubangiji na har ya zama dawaki sun gama fitowa su dubu kuma duk suka koma cikin barga sun su dubun nan ba tare da na gansu na zaɓo wanda nake son zaɓa a cikin su ba saboda na shigar da bautar ubangiji to wannan na hata ta wajen jawo eh shine sun koma cikin barga eh wannan ita ma kamar wata ce nan ma dai sai da ka samu sun tibi cewa wai yadda aka fasara ayar cewa annabi Sulaiman amince tabbata gare shi yayi umarni a fitar da dawakin sa dubu zai zaɓi guda ɗaya wanda zai hau zuwa ɗaukaka addinin Allah lokacin da aka fito da wuce ana ta wucewa da shi ana ta wucewa da shi tun lokacin wato zawali dawaki ba su gama wucewa ba bai zaɓi wanda zai zaɓa ba har rana ta faɗi bai sallar asar ba saboda haka ya shiga daga gabaran sallah shine wai hatta ta ware da hijabi har rana ta ɗuya ta faɗi ƙasa bai samu yayi sallah ba na shiga da san aikata alheri ma na an zaɓi zikirin da zan je yaki da shi ban samu na an zikira da gabaran zuwa in yi sallah shine ambaton ubangiji sallar asar hatta ta warar bin hijab har ya zama rana ta faɗi ta shiga cikin shamaki ba tare da nayi sallah ba rudduha alayya ku dawo min da dawakin nan duk musu hukunci tunda su suka shagaltar da ni gaban sallah aka dawo da su fa masaha ko za ta ji nan gaba da za a karanta cewa sai ubangiji fada fika mashan da sauki wal ana da sauki wal ana saboda haka annabi Sulaiman ya dinga sa takubi na sara wuyansu ya kace dawakin dubu gaba daya ya yanka su gaba daya ciyar da su dan zatin Allah tunda su suka jawo rasa sallah kwata kwata wannan mabashi bane ba haka fasara ai take amma haka da nan mahalli ya rubuta sana Allah ya saka masa rahimi amma shi tudi ne aya ta na zahirin ta yanzu yadda muka fasara din nan shine fasara kuma da yawa daga cikin mu hakika abin da suka rubuta kenan cewa annabi sul Dawud da Sulaiman ya ko manni a fitar da waki da nufin ya zabo wanda zai tafi doki sallah yaki da shi kan a fara gudu da su kuma ya shiga sallah ya shagala da ambaton ubangiji na ta sallah dawaki suka gama layi suka wuce su dubu suka kewaya suka koma cikin barga bai zaɓon da zaɓa bai ma gan sauran da zaɓa sai bayan ya idar da sallah ya ce af to ai na shagala da ambaton ubangiji gaba na inga dawakin rudduha alayya dawo min da su in sai a sake dawo da su yanzu shi ne kuma zahirin aya to me ne rigima cikin wannan duka ba wani zancen ya shagala gaba na sallah ba a shagala gaba na sallah ku dawo min da wa'annan dawaki sai annabi Sulaiman ya haɗu yana shafa wuyansu da kuma digadigansu ƙamagonsu kowanne aka zo ya taɓa shi ya ji ƙwarinsa kuma ya karrama shi da taɓa jikinsa saboda wato annabin Allah ya taɓa shi ko da bai haushi ba duk kowanne sai da ya taɓa wuyansa a cikinsu kuma ya taɓa maƙyangyaminsa sannan aka wuce da shi a hakan yana zaɓa wanda yake so ya zaɓa kuma a hakan ya karrama su da cewa kowanne ya taɓa shi ko da bai hau kansa ba to ga wata nan ma ita ma dai an kuma hakika mun fitince annabi Sulaiman a wata tafata gare shi muka jefa wani jiki daban ba nasa ba akan kujerar mulkin sa sannan kuma da ya maida lamari zuwa ga Allah sai muka dawo masa da mulkin nasa wannan ubangiji tabaraka ta'ala ya jarraba annabi Sulaiman ne shi mulkin sa a zobe yake a cikin zobe yake mulki duk ikon nasa da karfin nasa da yadda yake sarrafa bayi to ubangiji ya sa shi ne a cikin wani zobe ne yake hannunsa da ya sa zoben shi kenan ya sa girma ya sa mulkin ya sa ikara sai ta abin da yake so amma yana cire wannan zoben ba wanda zai karanta biyayya kuma wannan zoben saboda akwai sunan Allah a ciki baya shiga ban daki da shi akwai wata matarsa wadda take amintacciyarsa dan yana da mata da yawa matansa wato dubu guda 300 shi ya fi baban nasa ba shi babansa matan su sai da sara shi kuma matan su dubu guda 300 matan aure ne auren su yayi 700 kuma duk yanki ne ya taba yin wata magana wata ran sai ya ce yau din nan wallahi zan ce wa mata 100 a cikin matana kowace sai na kwanta da ita a yau kwanciya aure kuma sai kowace sai ta haifa wanda zai yaƙi ɗauka addinin Allah yayin rantsuwa kuma ya manta da ce insha Allah huwa ya manta da ce insha Allah huwa ma insha Allah ya faɗa cewa dalilin wannan sai ubangiji ya rabe shi yake wa ya san gaba ɗaya sai zama ba wanda sai ciki a wannan daren sai kwaya ɗaya ita ma da sai ta farbin mutum wani kambalallen mutum shi dai mutum ga shi nan dai wannan wata halitta kawai ta kamar rabi to wallahi alam bisabani wannan din shi ne wanda ya ɗauki zoben sa wata ran ya hau mulkin sa da shi shi wannan ɗan da aka haifa dan a jarrabe shi da abin da kila ko ba shi bane wani aljanya suna sahar annabi Sulaiman zai shiga ban daki sai ya tsira wannan zobe ya ba wannan mata Amina sunanta sai ya bata zobe kamar yadda ya saba a je wannan zai shiga ban daki sai shiga ya shiga wanka san ya fito sai wani shaydani wani aljanni ana ce masa sahar kawai sai ya sufanta da sufa annabi Sulaiman ka san suna iya sufantawa da suke so kila yanzu anan gura akwai wani anan kana ganin kamar mutum ne wani abokinka da ka saba da shi kila ma aljanni wannan din bai zo ba ba mamaki sai su zo na cikin mutane da zuban mutane su ta mu'amala to sai su fanci da zuban annabi Sulaiman sai zo su ce ba na zuban nan idan kuma ta gane ba ta dauka shi din ne kawai ta mika masa yana karba ya saka kawai fita fadi ya je zauna ya kama shi annabi mulki shi kuma annabi Sulaiman ne nasa sai sai fito yana fito yace ba na zo ba ka karba ba dan yana jin haka yace ta baci sai san cewa jarraba ce daga Allah ubangiji ya jarrabe shi to saboda haka daga nan sai da aka yi kwana 40 annabi Sulaiman ba shi ne sarki ba ba shi ke mulki ba wancan shaytani sahar shi ke ta abin da gara ma kuma ya ta yin balaka kala kala har su mutane da zai gane anya wannan Sulaiman ne ko eh mutum yayi laifi daure shekara 100 shekara 2000 shekara irin nasu na aljanni ya dinga yi kawai ba irin na mutane da shi kenan bayan wannan kwanaki da Allah ya ga dama shi ma abin ya ishe shi shi sahar din kawai ya tafi sai samu kogi ya cire zuwa ya jefa shi ciki ya gudu ya tafi sai aka kifi ya haɗe zuwa sai kuma matai Annabi Sulaiman ta yi su matan sun san ba shi bane amma wanda ya sai faɗa yana cikin gida kullum a zaba ya ta sai ta aika tana son ta yi masa farce sun kifi ta sayo kifi a rafi ita mata ana zuwa aka daddafa aka gama an kawo masa yana cikin ci da ubangiji ya so kuma ya da masa mulki yana cikin ci kawai ba fara wani daga cikin kifayen kawai sai ga zoba sa ci sai gode wa Allah ya faɗi ya sajada ya gode Allah ya ɗauka ya sa kayansa ya kuma shi a nan mulkin sa kuma daga nan wannan shine abin da ya faru bisa ga hakika daga nan Allah ya dawo masa da mulkin sa dama jarraba ci amma anan a irin wannan Isra'iliya sai an kawo kissa cewa a'a ya aure wata mata ne don ta Amina din kamar da aka faɗa amma tana bautawa gunki a ɓoye a cikin gidansa bai sani ba dalilin wannan ubangiji ya bai ba magana da mutum gunki ba san annabi ma aka faɗa haka annaba ba a musulmi ba wani annabi da za a iya wannan a cikin gidansa a cikin sani ko kuma kaza kaza babu balle dai annabi Sulaiman irin yadda ubangiji ya bashi baiwa da mulki da ƙarfi a cikin mutanensa ba haka ne faruwa to bayan mulkin ya dawo hannunsa sai ya tuba wa Allah cewa ubangiji ka gafarta mu kuma ka bani mulki wanda ba zai yi wani ya same shi a bayana kamar yadda ka jarabe ni yanzu ba lallai kai ne mai ba da mulki ga wanda ka so sai muka huwa ce iska gare shi tana gudana da umarninsa iska ce wata ka mai taushi tana tafiya duk inda ya nufa muka huwa ce masa kuma shaidanu daga cikin dukkanin magina daga cikin aljanu da kuma waɗanda suke masu iyo ko masu nutsu a cikin kogidansu da yawo masa kayan ado sannan muka bashi wasu daga cikin aljanu waɗanda suke ababen ɗaɗɗaurewa a cikin kunkumai wannan duka baiwa ce daga gare mun ji ubangiji ka ciyar ko kuma ka riƙe yadda da kake so ba za mu wato ba za a yi maka hisabi a cikin abin da kai ba in ka ciyar da dukiyar ka taka ci in ka riƙe ma taka ci lallai Annabi Sulaiman yana da kusanci a wajen mu sannan yana da kyakkyawan makoma a wajen mu ka ambaci bawan mu shine Annabi Ayyuba mun ji tabbata gare shi yayin da ya kira ubangijin sa tabaraka wa ta'ala yace lalle ni wato shaytani ya shafe ni da cutar da cutuwa da kuma azaba shine lokacin da Allah ya ba shi dan wato karfi akan Annabi Ayyuba aka sanada shi akan sa yaje gobare da abin da yake da shi ne daga dukiya da ayaye da kaza duk suka mutu dan a jarrabe shi a ko zai iya hakuri sai muka yi wahayi gare shi yayin da muka so mu ɗauke masa wannan illa muka ce ka sari ƙasa da ƙafarka in ka sari ƙasa ruwa zai fito da ya buga ƙafarsa akan ƙasa sai ruwa ya dinga bulbulowa sai muka gaya masa haza mubtasalun baridun wa shara wannan abun ruwa ne wanda zaka yi wanka da shi mai sanyi kuma sannan ka sha to duk cuta ta ɗauke daga jikinka sai muka ba wa Annabi Ayyuba mun ci tafi da gare shi iyalinsa da wasu ma irin su tare da su bayan wa'ancan sun mutu muka raya masa su kuma ƙara masa wasu daga cikin yayaye sannan kuma duk wanda rahama ce gare mu sannan kuma wa'azi ne ga masu hankali da yake lokacin da ba shi da lafiya masu su kai masa wani laifi da jiraɗin sa ba mun karanta a baya ko to sai ya yi alƙawarin cewa in ya warke sai ya zane sai mata gura ya ɗari sakamakon abin da ta yi to shi kenan kuma ita ce zanga ɗawainiya da shi fa a halin wannan rashin lafiya sai ubangiji ya ce da shi to yanzu ka ɗauki tsintsiya ƙwaya ɗari ka haɗe ta guri guda ka ɗaure sai ka tuma mata su ɗaya shi kenan ka yi mata gura ya ɗarin kenan wala ta hanas ba sai ka yi ka fara rantsuwar ka ba. Lallai mun samu Annabi Ayyuba mun ji tabbata gare shi mai yawan haƙuri madalla da bawa shi ne Annabi Ayyuba lallai ya tabbata mai yawan kokkomawa ga Ubangiji ka ambaci bayinmu masu girma su ne annabi Ibrahim da annabi Isa'a da kuma annabi Yaqub a amince tabbata da gare su ma'abota ƙarfi a bisa ibada ma'abota kuma sani a cikin addini lallai mun keɓance su da wani abin keɓanta shi ne wato suna lahira suna yawan tuna lahira lallai su sun tabbata daga cikin ababen zaɓi kuma zaɓaɓa a wajenmu ka ambaci annabi Isma'ilu da kuma annabi Al-Yasa'u sannan ka ambaci kuma Zulkifli wanda ake saɓani a cikin annabta su cewa annabi ne shi ko ba annabi ba ne zulƙarnaini kenan shi ne Zulkifli dukkaninsu dai suna daga cikin zaɓaɓɓen bayi wannan dai tunasarwa ce ga duk wanda yake son ya tsaya a wasu lallai kyakkyawan makoma ta tabbata ga masu jin tsoron Allah makomar ita ce aljannatu wanda suke masu ni'ima kuma makoma wanda yake abin buɗe ƙofofin ta gare su za su zama masu kashin gida a kan gadaje a cikin aljanna su dinga kira a kawo musu tuffa ko kayan marmari da kuma abin sha irin wanda suke so ko nono ko zuma ko kuma giya
sai ka sa gurin ya ɓace ai to kuma suna da mataye wanda suke masu taƙaita ganinsu akan mazajensu kawai wanda suke ƴan mata ba zaurawa ba a cikin aljanna wannan shine abin da ake alƙawarta muku a ranar alƙiyama lallai wannan arzikinmu ne in ji Ubangiji arziki wanda ba zai yanke ba wannan kenan abin ambato ga muminai to lallai cewa ga wa'inda kuma suka bi bijirewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala su kuma suna da mummunan makoma ita ce wutar jahannama da za su shiga cikinta tur da shimfiɗa in ta zama ita ce jahannama wannan ita ce azaba wadda za a yi gare su to su ɗanɗane ta tafasasshen ruwa ne mai wari sannan kuma da wanda yake mai kwalala kamar ruwan ciwo sai kamaki za a kawo musu wani ruwan kuma wanda yake irinsa nau'i-nau'i za a dinga canzawa an kawo wannan mai wari a kawo wancan mai ɗaci a kawo wancan tafasashe haka za a yi ta ba su suna sha bismillah wannan kuma a ce ga jama'a ku nan za su shiga wasu tare da ku wanda duka ba za su yi maraba da ganinsu ba su ma za su shiga cikin wuta kamar yadda za ku shiga cikinta sai su faɗa ga wanda suka yi wa biyayya a duniya su ce ku ne dai wanda ba ma mara ba da ganinku ku ne kuka jawo mana mu shiga cikin wuta don ku kuma wasu da kafirci gare mu tur da makoma ita ce wutar jahannama sai su ce ya Ubangijinmu wanda zai gabatar mana da wannan kafirci a duniya ya jawo shigar mu cikin wuta to ka ƙara masa azaba wadda za ta zama ninki a cikin jahannama sai su faɗa su ce me yasa ne ba ma ganin waɗansu mazaje a cikin wutan nan wanda mun kasance da muna ƙirga su cikin ashararai su ne wato fakiran muminai muna musu dariya a duniya amma mun zo cikin wutan yanzu mu gan su ba ya ina suka makale ni dama dai muna musu ƙirgiri ne ba tare da sani ba ko ko dai idanunmu ne karkata ba mu gan su ba suna cikin wutan ba mu gani ba ne wallahi in ji Ubangiji wannan gaskiya ne wannan husuma da 'yan wuta za su yi a cikin wuta ka faɗa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kafiran Makka ka ce kaɗai ne ni mai gargaɗi ne gare ku
lallai babu wani ubangiji in ba Allah guda daya wanda yake mai rinjaye ga halittarsa ba shine ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakankanin su shine kuma wanda yake mabuwayi wato mai rinjaye akan lamarin sa kuma yawan gafartawa ga masoya ka faɗa cewa wannan labari ne mai girma kuna dai kawai da kai ne gaburansa don ba kwa son a faɗa ba ni da wani sani wato ga maɗaukaciyar sama ita ce mala'iku yayin da suke jayayya a cikin sha'anin mala'iku ɗin ba komai ake wahayinsa gare ni ba face cewa ni mai gargaɗi ne gare ku mai bayyana gargaɗi ka ambaci yayin da ubangijin ka ya faɗa ga mala'iku ya ce ni zan halicci ɗan adam daga yin ƙushi ne annabi adam idan na daidaita halittarsa sannan na yi busa a cikinsa daga ruhi na ta sai ku faɗa gare shi ku yi sujjada gare shi sai mala'iku baki ɗayansu suka yi sujjada sai dai Iblis wanda ya girman kai gaburin ya sujjada ga annabi Adam lallai Iblis ya tabbata daga cikin kafirai sai ya faɗa cewa ya Iblisu me ya hana ka ne ka yi sujjada ga abin da na halitta da hannuna ka yi girman kai ne gaburin ka sujjada gare shi ko ku kana cikin wanda suka ɗaukaka kada wato suka yi girman kai da yanzu to sai tabbata cewa yayi girman kan ne yace ai ni na fi shi alheri domin ni ka halice ni daga wuta shi kuma ka yi shi daga yunku wuta kuma ta fi yunku domin ita hasce ce yunku kuma duhu ne sai ubangiji yace to ka fita daga cikin rahamata ka fita daga cikin sammai ka fita daga cikin aljanna kai ka zama korarre game da rahama lallai tsinuwa ta tabbata gare ka daga nan har a tashi alkiyama sai ya ubangiji ka saurara mun har zuwa lokacin da za a tashi alkiyama wato har zuwa lokacin da za su mutu sai ubangiji ce kana cikin wanda za a saurara wa ɗin za a saurara maka zuwa rana sananniya ita ce ranar da za a busa ƙaho busa ta farko sai ya ce ya ubangiji rantsuwa da ruwayenka wallahi sai na ɓadda su baki ɗayansu sai dai bayinka wanda suke wato wanda suke tsantsance ibada gare ka su ne muminai sai ubangiji ya ce to rantsuwa na tabbatar cewa ina faɗa muku gaskiya ne wallahi sai na cika wutar jahannama da kai da kuma wanda duk suka bi ka daga cikin zuri'ar wato shi annabi Adamu din baki ɗayansu zan zuba su a cikin wuta ka faɗa ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka ce ba na neman wani lada gare ku wato a bisa isar da saƙo ni ba na cikin waɗanda suke masu ƙirƙirar alƙur'ani ba daga gare ni yake ba ba komai bane alƙur'ani ba ce wa'azi ne ga duniya baki ɗaya mutum da aljan wallahi da sannu za ka san labarin su wato za ku sani ya ku mutanen makka za ku san labari ne na gaskiya amma sai ɗan lokaci kan ƙanishe ta shan alƙiyama بسم الله الرحمن الرحيم سوره الزمر كنا اما كتا سوكا ان بن فدن ubangiji kul ya ibade الذين اسرفوا على انفسهم wannan ayar a majiya ta sauka aya 75 ne a cikin ta saukar wannan tafi shine alqur'ani saukarwa ce daga Allah mabuwayi kuma gwaniya a cikin mulkin sa haɗiga mu ne muka saukar da alƙur'ani ya zuwa gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da gaskiya ka bauta wa ubangiji kana mai tsantsance bauta gare shi ka faɗa ka cewa addini tsantsance ya tabbata ga ubangiji shi ya tsantsance shi
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
amma wa'annan da suka riki wato kuma akako ma bayan ubangiji suna bauta musu sune kafiran makka suna cewa ba muna bauta musu ne dan komai ba sai dan su kudanta mu zuwa ga ubangiji lalle ubangiji zai hukunci da kanun su cikin abin da suka zance suna sabani a cikin sa lalle ubangiji baya shirye da wanda ya zama makaryaci cikin abin da yake nasarta ubangiji tabaraka wa ta'ala na daga cewa yana da da kuma kafiri wanda yake ya kafirce botar sa da ubangiji ya nufi ya riki da aida ya rika daga cikin wato wanda ya tsantsance daga cikin bayin sa tabaraka wa ta'ala amma tsarki ya tabbata gare shi gaburin ya riki da in ƴaƴa matan yake so yana da su wanda suke akwai hurin inima ko akwai waɗanda suke duka sun fi abinda ku kuke riyawa din amma ƴaƴa maza ne dai da ubangiji zai ke bunci kansu da waɗanda suka fi duk ba shi da Allah shi ne guda ɗaya wanda yake mai rinjaye ga halittarsa ubangiji ya halitta sammai da ƙasai da gaskiya yana shigar da dare a cikin rana kamar yadda yake shigar da rana a bisa dare ubangiji shine yahuwa ce rana da wata kowanne yana gudana a cikin falakinsa ya zuwa ga wani adali abin ambato shine wannan alkiyama ku faɗa ka cewa Allah shine mabuwayi a bisa wato al'amarinsa kuma shine wato wanda yake mai yin hukuma ga magauta kamar da ke gafartawa ga masoya ubangiji ya halice ku daga rai guda ɗaya tace annabi adamu aminci tafi daga rai shi sannan ya sanya kuma ta su hawwa'u daga wannan rai ita ce annabi adamu ubangiji ya sauka muku da sunfi sunfi guda takwas daga cikin dabbobin ni'ima shine raƙumi da raƙuma saniya da sa rago da tunciya wato da kuma akuya da ɗan akuya guda takwas kenan ubangiji ne yake halitta ku a cikin cikin iyayenku mata halitta ce bayan halitta daga ɗigon mani ku juya ku zama gudan jini sannan ku zama tsoka sannan ubangiji ya busa rai gare ku wannan duka ya faru fi zulumatin salatin a cikin duffai guda uku shine duhun ciki da kuma duhun mahaifa da kuma wato duhun mashima wancanan ka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangijinku wanda mulki ya tabbata gare shi babu abun bautawa da tantanta sai shi yaya kuke da ana juyar da ku ga wurin bautarsa idan kun kafir cewa Allah ku sani cewa Allah wato mawadaci ne ga wurin ku ba kuma zai yadda wa bayansu su yi kafirci ba amma idan kun gode ubangiji kun yi bauta gare shi zai sakanta muku a bisa godiya gare shi wata rai ba za ta ɗauki zunubin wata rai ba a ranar alkiyama sannan kuma makomaku ta tabbata ne zuwa ga ubangijinku shi zai ba ku labari da abin da kusance kuna aikatawa lallai ubangiji masani ne da abin da kiran za su ka koyi idan dan adam ya kira ubangijinsa a halin cewa zunubi wato cuta ta shafe shi to sai ya kira ubangiji na mai miƙa lamari yana kuma koma zuwa gare shi don ya taimake shi sannan idan ubangiji ya canja masa da ni'ima daga gare shi ya yaye masa cutuwa sai ya manta abin da ya kasance yana kira yana rarra shi shine Allah sai kuma ya sanya wa ubangiji abokan tarayya su ne gumaka don ya ɓace gabaran tabarkin Allah ka gaya wa kafirai ku ji daɗi da kafirincin ku na ɗan lokaci domin kuna daga cikin abota wucin kun zo lahira
amma na huwa ba na
yanzu wanda ya zama wato mai kyautata ibada ga Allah shine Sayyidina Usman. Wannan aya akan Sayyidina Usman ta sauka, domin dukkan duniya Sayyidina Usman sai ya sauke alqur'ani a cikin sallah. To wanda ya zama mai kyautata ibada ga Allah tsakar dare yana mai sajada wa qa'iman ne ko sajidan wa qa'iman, yana mai sajada kuma yana mai tsayuwa a cikin sallah. Ya hazar al-akhiratu wa yarju rahmat rabbih, yana kaunar wato yana jin tsoron haduwa da Allah a lahira, kuma yana fatan samun rahmar Ubangiji. To wannan zai zama daidai da wanda yake saban su shine kafiri, ba za su yi daidai ba. Ka faɗa ka ce yanzu wanda suka sani da wanda ba sani ba za su yi daidai, ba za su yi daidai ba jahili da malami. Ka daidai ma'abotan hankali su ne suke wasuwa. Ka faɗa ka ce ya ku bayina wa'innan suka ware gaskiya ga Allah, ku ji tsoron Ubangijinku. Lallai kyakkyawa ita ce aljanna, ta tabbata ga wanda suka kyautata ibada a cikin wannan duniya. Ƙasar Allah ko mai faɗi ce. Kaɗai dai ana cika wa masu wato haƙuri a bisa biyayyar Ubangiji, to za a cika musu ladansu ba tare da tsididdiga ba. Wannan aya lokacin da aya ta sauka, Ubangiji yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, duk wanda ya zo da kyakkyawa guda ɗaya to za a bashi ladan ya aikata irin wannan kyakkyawan ne guda goma. To sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Ubangiji rabbi zid ummati, Ubangiji ka ƙara wa al'ummata, ƙara musu. To sai wata aya ta sauka, Ubangiji ya ce masal lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ka basali habbati nambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu za'ifu liman yasha. Ko to ga kuma wallahu za'ifu liman yasha din wannan ta sauka. Sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce misalin wanda suke ciyarwa da dukiyarsu a cikin ɗauka addinin Allah, kamar misalin ƙwaya ce ta hatsi, in ka shuka ta a ƙasa sai ta fitar da zangarniya, maimakon ƙwaya ɗaya ta fito zangarniya za ta fito, kuma sab a sanabila ma za ta fitar kamar zangarniya bakwai, kuma kowace zangarniya ɗaya akwai ƙwaya kamar ɗari a jikinta, ka ga ya zama misalin ɗari bakwai daga aiki ɗaya kawai. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai sake cewa ya Ubangiji zid ummati, ka ƙara wa al'umma ta dai har yanzu. Sai Ubangiji sake saukar da wata aya, man zallazi yuqridullaha qaradan hasanan fa yudaa'ifuhu lahu ad'afan katira, wane ne zai ba wa Allah rance, rance wanda yake kyakkyawa in Ubangiji ya tashi biya sai ya ninninka masa ninkin ba ninkin. Wannan gurin ba ma a ce 700 din ba, fiye da haka kenan. Har yau da sai ma'aikin Allah ya kuma ce ya Ubangiji ka ƙara wa al'umma ta dai har yanzu. To sai wannan aya ta sauka ita kuma, inna ma yuqassabiruna ajrahum bighairi hisabin, sai Ubangiji ce kawai za a saka wa masu haƙuri a bisa biyayyar Allah, za a ba su ladansu ba ma tare da ƙirgawa, kawai kamfata za a ba su. Allah ya saka masu rahimi sallallahu alaihi wasallam. Ka faɗa ka ce lallai ni an umarce ni in bauta wa Allah, ina mai tsantsance bauta gare shi ba tare da shirka ba. Sannan an umarce ni cewa in zamo daga cikin, in zamo na farko daga cikin musulmai a wannan al'umma. Ce ne ni ina jin tsoro idan dai na saba wa Ubangiji na kar azabar wuni mai girma ta shafe ni. Ce ne da kafiran Maka, ni dai zan bauta wa Ubangiji ina mai tsantsance addini gare shi, ku kuma ku bauta abinda kuka ga dama wanda yake kuma bayan Allah. Ce ne lallai wanda suke masu asarar ayyukansu su ne wa'innan da suka yi asarar kawunansu da kuma iyalinsu a ranar alƙiyama. Lallai shiga cikin wuta shi ne asara wadda take mabayyaniya. Lallai inuwoyi su ne rufi-rufi na aljanna, sun tabbata gare su suna sama da su. Wato lahum min fawqihim dhulal minan nari kenan. Wato in wato rufi-rufi na wuta ya tabbata gare su, wa min tahtihim dhulal qasam sama da wani rufi-rufi na wuta. Wanta nan ka Ubangiji yana tsoratar da bayinsa da shi ne. Ya ku bayina ku ji tsoro na. Wa'innan wayanda suka bin sun ci kuma ka ba su bauta musu ba kuma suka mai da lamari zuwa ga ubangiji lalle aljanna ta tabbata gare su kai wa bayi na bishara da shiga aljanna sune wayanda suke jin zance na daga alqur'ani sai kuma su bi kyau daga cikin sa wadancanan ka sune wanda ubangiji ya shirye su wadancanan ka sune ma abota hankula yanzu wannan kalmar azaba ta kankanta gare shi cewa la'amla anna jahannama yanzu kai ne za ka fitar da wanda wuta ta riga ta tabbata gare shi amma za ka fitar da shi ba rasulullahi sai ne wa'annan da suka tsoron ubangijinsu lallai ɗakuna sun tabbata gare su a cikin aljanna a samansu ma akwai wasu ɗakuna ginannu shi ne benaye wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinsu wannan alƙawari na ubangiji wanda ba ya saba alƙawarinsa yanzu baka gani ba ne cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ne yake saukar da ruwa daga sama sai ya shigar da shi wato mashigai daga lungu da saƙo na ƙasa sannan kuma ubangiji ya fitar da shuka daga cikin wannan tsirrai wato wannan ruwa da ya jiƙa ƙasa mukhtalifan alwanuhu wannan tsirrai ko shukoki za su zama wato launi na nan siyasan saba ba kowane hatsi ne kala ɗaya ba wannan kalarsa daban wancan kalarsa daban sannan kuma ubangiji su mai hiju sannan wannan shuka ta zama ta bushe ƙwayar ta bushe sai ka gan shi ya zama wato koɗaɗɗe sannan kuma ubangiji ya mai da shi wato dandaƙaƙƙe ya zama gari wanda za ku yi abinci da shi lallai a cikin wancan ka abin ambato akwai tunatarwa amma ga masu hankula yanzu wannan da aka haska kirjinsa da karɓar musulunci ya zama yana kan wato haske daga ubangijinsa zai zama daidai da wanda aka rufe zuciya sai kasa karɓar haske ba su zama daidai ba ka faɗa cewa a zama kwarin wailin ta tabbata ga wanda zukatan su riƙe ƙashe gaburan ambaton Allah lallai waɗancanan ka suna cikin fata mabayyani ubangiji shi ne ya saukar da mafi kyawun zance wanda yake littafi shi ne alƙur'ani wanda ayoyinsa suke kama da juna wata ayar a nan ta yi kama da wata a cikin wancan surar daban zukatan waɗannan da suke jin tsoron ubangijinsu za a ga tana raurawa da shi sannan kuma zukatan fatunsu sai su zama suna yin taushi saboda da kuma zukatan su taushi saboda ambaton Allah wancanan ka shari'a ce ta ubangiji wanda yake shirye da wanda ya so wanda duk Allah ya banda shi ba za ka samu mai shiryewa gare shi ba yanzu wannan da ya zama yana jin tsoron kar mummunan azaba ta shafi fuskarsa a wurin alkiyama ya yi daidai da wanda baya tsoron haka shine wanda yake miƙa wuya zuwa ga azabar za a faɗa a lahira ga azzalumai a ce da su kuɗanɗani a sakamakon abin da kusance kuna aikatawa a duniya waɗannan da suke gabaninsu ma sun sarefantar da manzanni sai azaba ta zo musu ta inda ba su tsammace ta ba sai ubangiji ya ɗanɗana musu kunyata a nan rayuwar duniya shi ne aka ci su da yaƙi aka kama waɗansu su a matsayin fursunoni sun kunyata kenan amma azaban lahira ita ce mafi girman kunyata da dai su masu sarefantar da alƙur'ani sun san haka haƙiƙa mun saba kowane irin misali ga mutane a cikin wannan alƙur'ani ko cewa su sa wa'azu Al-Qur'ani ne wanda muka saukar da shi da harshen Larabci ba mu abocin karkata ne ko ko rikici a cikin sa ba mun yi haka ne ko cewa sa ji tsoron Allah su bar kafirci Ubangiji ya saba misali da wani mutum wanda ya zama yana da abokanan tarayya wanda suke jayayya ko suke jayayya da juna a cikin canja masa halaye izuwa ga halaye marasa kyau da kuma wani mutumin wanda yake kebantacce ne ga mutum daya yake diba mutane da yawa ba to misalin mumi ne kafiri kenan kafiri yana bin gumaka da yawa suna tarba masa hankali shi ko mumini ya miƙa lamarinsa ne ga Allah kawai ya za su daidai ai ba za su daidai ba yanzu waɗannan biyun za su daidai a misali ba za su yi ba godiyata tabbata ga Ubangiji bar daidai yawa yawan kafirin maka ba su san haka ba suna cewa wai sun kagara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafaci din su huta da shi sai Ubangiji ya gaya masa wannan aya kai din zaka rasu su ma za su rasu ba wanda zai zauna a duniya cewa sannan kuma cewa ku da kai da kafiran za a zo ranar kiyama inda za ku yi husuma a gaban Ubangijinku sallallahu alaihi wasallam bismillah da jiya da yau duka mun shigar da izini ɗaya da rabi ne saboda muna da kwanciyar damuwa guda ɗaya kamar da aka sani sai zama mun shigar da shi shi kenan yanzu karatu ya saito daga nan har hatama sai zama izini ɗaya ɗin ne ba wani mushkila insha Allah shi yasa karatun ya tsawo muna ba da haƙuri amin Allah ya jaga mu an zo lokaci da Allah ya jaga mu da jigan iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da sauyanmu da ƴan uwanmu Allah ya sa mu gama duniya lafiya malamanmu Allah ya saka mu salihin iyayenmu Allah ya saka mu salihin abin da zamu iya ba Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya bana maganin sa Allah ya mana arziki ya rayuwa barka annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kauna gurbin ubangiji Allah huwa ci abin da muke tsoron Allah karim kasan mu Allah zai da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke wannan siya da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu da mataba sarki Allah ya biya bukatun sa Allah ya kara sarki imani ya zaka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke taimaka masa akan bin gaskiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke taimaka masa shi annan karatun Allah ya saka masa alheri فاتي هذا ثلاث الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الله ربنا الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صلى الله عليه وسلم وقضي عليه رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول ولا خاتم لما سبق ناصر الحق إلى هيك إلى هدي ياسر المستقيم وعلى آله حق تجري بها الذين صلاة تكتبنا بها أبواب رضا وتيسير وتكون لك بها النبى بشر وتأسير وتكون لك بها ولي ونسير أنت ولينا مولانا فنيم ولي ونيم النسير يا ربي بالذات وبالصفات فكلنا بسائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان واجعلنا لأمل الإحسان وانظر إلينا وانصرنا الدين أد حقوقنا وأد الدين وحبلنا ذرية مباركة تكون لا بلا مشاركة وجازي عندي كل من قد أحسن إلي أن الرب الزال أحسن بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى مقره بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأممه وفاض بالخير لنا وأممه وفاض بالخير لنا وأممه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين